أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 23 ga watan Juma'a sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da 14 ga watan November 1995 muna karatun littafin bayani wujubil hijrati ala al ibad na Sheikh Usman Mujaddid. Allah ya ji kanshi da mahaifin shi da malaman shi da sauran musulmi baki daya. Mun kwana a ƙarshen fasli na 33 inda zamu tashi fasli na 34, amma kafin sannan a ƙarshen fasli na 31 akwai wata kalma wadda ainihin muka fassara ta, ai muka karanta ta da kuskure a wancan mako, inda yake magana a cikin shafi na 82 a faslul al-faslul hadi wa 30 fi hukumi qitalil kufari idza tatarassaw bi dhurriyyatihim aw bil muslimina. To a cikin wannan babi daga ƙarshen shi a shafi na 82 sai wannan shigan kalma ta sake zuwa, yake wa zalika karamil kufar al-mutatarrisina ta'un din guda biyu ne, sai muka karanta shi da al-mutarassina. Al-mutatarrisina ne shine gyaran kawai insha Allah. To sai a ƙarshen fasli na 33 din ma zamu dauko daga wata jumla ta ƙarshe saboda bata samu ta shiga cikin cassette gaba ɗaya wancan karo ba, inda yake magana dangane da nau'o'i na ganima. Ma'ana ganima ana samu akwai mazaje, akwai mata, akwai yara da dukiya da ƙasa da abinci da abin sha. To a ƙarshe sai ya ce wa fi mukhtasaril khalil, a cikin littafin mukhtasar na Shehu Khalil ya ce wa jaza akhdhu muhtajin na'alan, ya halatta ga wanda yake da buƙata ya ɗauki takalmi a cikin ganima tun kafin a raba ganima ɗin, wa izaman ko kuma ɗamara wadda zai ɗaura, wa ibratan haka kuma ya halatta ya ɗauki ainihin allura wadda zai gyara tufafin shi ko kuma wani abu makamancin haka kamar basilla, wa ta'aman kuma ya halatta ya ɗibi abinci wanda zai ci, wa inna aman aiki abincin koda wanda yake zai ba dabbobin shi ne, wa alafan ko kuma kulli wanda zai dama dabbobin su sha, ka saubin kamar yadda yake ya halatta ya ɗauki tufafi, wa silahin kuma ya halatta ya ɗauki makami ya amfani da shi, wa dabbatin kuma ya halatta ya ɗauki dabba daga cikin dabbobin ganima, liyuradda don ya dawo da ita in ya gama ainihin amfanin da ita ko kuma an komo gida, wa ruddal fadlu in kasura, ya ce idan mutum ya ɗibi wani abu daga cikin dukiyar ganima ya amfani da shi ko abinci ko tufafi ko makamantan haka sai ya zama ya ragu da yawa, to wajibi ya koma da shi cikin dukiyar ganima, wa in ta'azzara in ko ya zama abu ne mai wahala gare shi ya iya mayarwa, ma'ana mayar da ragowa din zai bashi wahala, tusuddika bihi sai aje ai sadaka da shi, ma'ana sai je dauka ya bayar ya sadaka da shi. Intaha. Wannan fasli ya kare wanda ke bayani akan nau'o'i na ganima da kuma ainihin bayani akan yadda ainihin ita ganima din take. A yau sai shehu ya ce al-faslu rabi'u wa 30, fasli na 34 fi kayfiyati qismil ganima, game da yadda ake rabon ganima din. Mun ji ganima iri kaza iri kaza iri kaza ce, to yaya kuma ake rabawa, kuma su wane ne ainihin ake ba ita ganima din? Fa qulu wa billahi tawfiq, yace ina mai neman dacewa a gurin Allah sai in ce qala ibn juzayy fil qawanin, ibn juzayy ya fadi a cikin littafin shi qawaninul fiqhiyya, kamar yadda nakan fadi so da dama, ma'ana Shehu Usmanu ya ainihin dogara wajen kawo maganganu a cikin ainihin wannan littafi nashi daga maganganun da yake ɗibowa a cikin qawaninul fiqhiyya na Ibn Juzayy. Littafi ne karami, ba wai girma ne da shi ba, amma fiqhu ne na Malikiya, amma yana gwada sauran mazhabobi da Malikiya, yana kawo mazhabobi Shafi'iyya, Imam Shafi'i ya ce, Abu Hanifa ya ce, Ahmad ibn Hanbal ya ce, kamar girman littafin Bulughul Maram yake, ko ya dan dare shi da kadan ya dare shi. To shine yace qala ibn juzayy fil qawanin ala bayani zalika, ibn juzayy ya fadi a cikin littafin shi al qawanin, ma'ana qawaninul fiqhiyya, da yazo bayani akan yadda ake rabon ganima, sai yace yamizul amirul jaysha, shi ainihin komandan yaki ko kuma shugaba khalifa kenan, zai ware ainihin sojojin yaki, fayaqsimu alaihim arba'ata aqmasil ghanima, sai kasabta musu kashi hudu daga cikin biyar na kason ganima din. Dama ganima din aka ce za a kasabta ta kashi biyar, kashi daya cikin biyar shine za a zuba cikin baitul mali wanda yake maslaha ta musulmi baki daya su za su amfana. To kashi hudu bisa biyar din sai a ware su sojojin da suka je yaki din, su ne za a rabawa. Wa hum fi daril harb, za a raba musu wannan dukiya ta ganima tun suna kasar da suka yi yaki din. Haka yazo a cikin ainihin mazhabin malikiya. Wa qala abu hanifa, amma abu hanifa yace la yaqsimu, shi ainihin khalifa ba zai rabawa sojoji wannan dukiya ba, hatta tasira fi daril islam, har sai an dauko ta an kawo ta gidan musulunci, sai an kawo ta kasar da musulunci yake, ma'ana sai an dawo gida kenan. Wa huwa mukhayyirun, wa huwa mukhayyirun baina qismati a'yanha wa asmanha, aka ce shi ainihin shugaba din an bashi zabi wajen kasabta wannan dukiya ta ganima a halin da aka samu ta na dukiya, au asmanha, ko kuma da kimar kudinta, ma'ana ko a raba ta a yadda take, ko kuma a yi mata kiyasi ainihin sai a dibi kudi madadinta sai a baka. Wannan ainihin wato an baiwa shugaba zabi. Yaf'alu min zalika ma yarahu aslah liman, ko shugaba zai yi abin da ya ga yafi maslaha game da haka. Anan ba wai ku ne za ku ce ga yadda ake so ba, a'a, an je an samo tufafi, shaddoji da atamfofi da makamantan haka, sai shugaba ya kiyasin su, misali sai ga cewa waɗannan ainihin tufafi da aka samu za su kai na naira 30,000, shikenan sai a samu naira 30,000 sai a kasafta wa sojoji, haka ya halatta ai haka, ko kuma a rarraba musu waɗannan atamfofi ko kuma shaddoji, duk yadda shugaba ya a cikin wannan ya halatta. Waɗannan abubuwa yanzu muna karantawa, ran da aka zo aikata abin a aikata, kada ka koma ka zama bagidaje kuma jahili. Ana karantawa ne yanzu tun abin bai zo ba, da zarar abin ya zo to ka ji yadda ake yi. Wa qala fi bayani ma yushamu lahu, sa'annan shi Ibn Juzayy a cikin qawanin ya fadi lokacin da ya zo bayani akan ainihin, wa qala fi bayani man yushamu lahu, shi Ibn Juzayy da ya zo bayani akan ainihin wanda za a kasafta a bashi ganima din, sai yace ma'ana wane ne za a baiwa ganima din in an kasafta, da waye da waye ya halatta su ganima, da waye bai halatta ba. To da ya zo bayani akan waɗanda ake rabawa ganima, sai yace wa in amma al-muslimu al-hurr, amma mutumin da yake musulmi ne da ba bawa ba, az-zakaru, namiji ba mace ba, al-balighu, kuma wanda yake balagagge, fa yushamu lahu ittifaqan, dukkan malamai baki ɗaya na fiqh sun hadu akan cewa za a ainihin ɗibi dukiyar ganima a bashi, musulmi ne, sannan da namiji, kuma balagagge, ya je ya shiga cikin sojojin da aka yi yakin da shi. To wannan malamai na malikiya baki ɗaya sun haɗu ainihin akan cewa za a ɗibi wannan dukiya ta ganima a bashi. Duk sa'an da aka ce ittifaqi, ka fahimta ittifaqi akhassu min al-ijma, ijma'i in aka ce baki ɗayan al'umman musulunci dukkan mazahibu sun haɗu akan matsala kaza, sai a ce ijma'i. Amma duk abin da aka ce ittifaqi, to ana nufin wasu ɓangare. Saboda haka nan shi yasa aka ga mun fassara shi da cewa ittifaqan, a cikin mazhabin malikiya an haɗu akan cewa wanda ya halatta a ɗibi dukiyar ganima a bashi shine musulmi ɗa, ma'ana ba kafiri ba, ba bawa ba, az-zakaru, kuma namiji ba mace ba, al-balighu, balagagge, banda yaro, ko da za a zo duk za a yi bayanin waɗannan. Shine yace fa yusham lahu ittifaqan, duk baki ɗaya an haɗu akan cewa za a ba wannan ainihin kasan ganima. Wa ammal kafiru, amma kafiri, fa in lam yuqatil, idan bai je yaƙi ba, lam yusham lahu, ba za a ɗibi dukiyar ganima a bashi ba, ba za a bashi kaso daga ganima ba. An gane wannan? Wa in qatala, idan kafiri ya shigo cikin dakaran musulmi ya yi yaƙi, shin ya halatta an samo ganima a bashi? Kada ka manta mun yi karatu a can baya da muka yi bayani akan cewa in kafiri ya biyo musulmi wajen yin jihadi, shin za a kyale su, za a kyale shi ya shigo ko kuwa? To duk an yi karatu akan wannan. To a kaddara cewa nan kafiri ya zo ya shiga cikin ainihin sojojin musulmi ya taya mu yaƙi, to shine sai malam yace fa salasatu aqwalin, akwai maganganu uku. Magana ta farko, wasu suka ce za a ɗibi dukiyar ganima a bashi tunda ya shigo cikin sojojin musulmi ya taimaka. Wasu kuma suka ce a ko da yake ya shigo cikin sojojin musulmi ya taimaka, ba za a bashi ba. Magana ta biyu kenan. To magana ta uku din shine sai yace yafruqu fi salis, ko kuma yufarraqu fi salis. A magana ta uku aka ce to za a bambance, za a tsaya a tantance tukuna, baina an yaftaqira al-muslimuna ila ma'ar ila ma'unatihi, za a bambance da alura shin musulmi suna da bukata ga taimakawar shi da ya a wannan jihadi fa yusahamu lahu sai a bashi zuwan da yazo ya taimaka mana a cikin ainihin yaki in mun ga cewa lallai ya taimaka mana da kuma bukata akan taimakon shi mun gane wannan ko to sai ainihin a kasafta sai a bashi amla ko ko musulmi ba su da bukata a cikin ainihin wato zuwan shi da ya kawo gudunmawa ma'ana koda bai kawo gudunmawa ba ba wani abu da zamu ga yana kasa fala to ba za a bashi ba akan wannan mun gane wannan shine ainihin bambancewa din anan uku sai matsala fahimta magana ta uku a cikin malikiya sai da aka tsaya aka tantance in an ga da bukata akan shi to a diba a bashi in an ga ba da bukata ya ce dama ba mu da bukata ka tafi ka ba mu riba a baka cikin dukiyar ganima al'abdu kal kafiri sai shehu yace duk wannan yana kwaso maganganu ne daga qawanin fiqhiyya bawa ma kamar kafiri yake ma'ana bawan da ya zama musulmi ne ya shigo cikin sojojin musulmi yayyaki to hukuncin shi kal kafiri kamar kafiri ne shi ma sai a lura in ana da bukata akai na ainihin halarta shi sai a bashi in ba a da bukata ba za a bashi ba magana ta farko kenan magana ta biyu kuma kada a bashi kwata kwata ko ana da bukata ko ba a da bukata magana ta uku kuma ko ana da bukata ko ba a da bukata a bashi sune waɗannan maganganu guda uku wasabiyul mutiqu lil qital yace yaro wanda ya zama yana da iko yana da karfin iya yin yaki ya shigo cikin sojojin musulmi ya yaki yusahamu lahu to za a ainihin wato kasafta za a bashi nashi kaso din shi ma waqila a wata fadar aka ce la yusahamu a ba za a dibi rabin ainihin ganima a bashi ba wifaqan lahuma wannan magana ita daidai da maganar da Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka yi Imam Abu Hanifa da Shafi'i suka ce koda wannan yaro ya zama ya iya yin jihadi yana da karfi kuma yayi ainihin sadaukantaka yayi kwazo a ciki ba za a ainihin bashi wannan dukiya ta ganima ba wa cikin malikiya kuma aka ce a za a iya diba za a bashi wal mar'atu sai kuma mace in lam tuqatil idan bata shiga yaki ba lam yusham laha ba za ainihin a bata kasan yaki ba za a bata kasan ganima ba ma'ana ya halatta an tafi da mata suna jiya ainihin marasa lafiya suna hidimomi waɗanda suka shafe harkokin taimakawa amma ba su shiga yaki ba aka ce to ba za a bata ainihin wato wannan kaso daga cikin dukiyar ganima ba wa in qatalat idan kuma ainihin ta shiga ta yi yaki ita mace din fa fistihqaqiha qawlan malamai sun yi maganganu biyu dangane da shin ko ta cancanci a dibi ganima din a bata ko bata cancanta ba wasu suka ce sai a diba a bata ta cancanta tunda ta yi wasu kuma suka ce a ba za a diba ainihin a bata ba wasu sai suka sake dako waccan magana in an ga da bukatar ta a wannan yaki shikenan sai a diba a bata in an ga ba a da bukatar ta a wannan yaki kada a diba a bata wattajiru sai kuma dan kasuwa wal ajir da kuma wanda yake ainihin dan kodago ne yusahamu lahuma su ma za a dibi kaso na ganima sai a basu in katala in sun shiga sun yi yaki fil mashhuri haka shahararriyar magana ta zo a cikin malikiya ma'ana wani dan kasuwa ne wani dan kodago ne masu harkokin su ne na yau da kullum ba su daga cikin sojojin da aka lissafa cewa za su tafi jihadi amma sai kullarin fashi ko ya fasa zuwa wurin aikin shi sai ya taho ya shiga cikin sojojin musulmi ya je yayi jihadi a cikin maganar da tafi shahara a malikiya aka ce to in an zo kasan ganima za a diba a bashi mun gane wannan da kyau wa yusahamu lil a'raj gurgu ma shari'ar musulunci ba ta kallafa mishi zuwa jihadi ba amma in yaje jihadin fa to aka ce za a diba a bashi wal majzum da kuma wanda yake kuturu kuturu shari'ar musulunci ba ta dora mai zuwa jihadi ba amma sai zama ya sa kanshi ya tafi in aka je aka samu ganima za a bashi wa aqta al yusra da wanda yake da hannun hagu yankake ma'ana hannun shi na hagu da tsatse ne hannu ɗaya yake da shi na dama ne mai lafiya kawai to in ya shiga jihadi shari'a bata dora mai jihadi ba amma in ya shiga da kanshi in ya je in aka samu ganima za a bashi bi khilafil a'ma yace sabanin ainihin makaho shi makaho ba za a dibi dukiyar ganima a bashi ba koda ya je ya sa kanshi koda da kanshi yayi wal muq'id da kuma wanda yake ya ainihin wato ma'ana wanda yake da rashin lafiya wanda wannan rashin lafiya takan zaunar da shi wanda yake da wata cuta wanda yake tana zaunar da shi baya iya yin jihadi ko wata cuta ta farfadiya takan kama shi sai a ce to kai ana jin tsoron karkaje filin jihadi ainihin wannan cuta ta tashi ko kuma wata cuta wanda ta zaunar da shi a gida baya iya fita sai yace a daure dai a dauke shi a tafi da shi sai aka tafi da shi aka ce to ko ya je ya shiga cikin jihadi din ba za a bashi ganima ba wa aqta al yadaini da kuma wanda yake da hannaye biyu gutsurarru ko ya shiga jihadi shi ma ba za a bashi ba duk waɗannan ana karantawa yanzu ranar da al'amarin yazo in aka zo a aikace kai makahu aka ce ba a dora maka jihadi ba ka shiga ka bi mutane suka je in aka dawo ba za a baka komai ba sai dai an ga dama ba dole a baka ba in an hana ka kada ka ce dan me an zalunce ka kaza 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 a'a gashi yanzu ana karantar da mutane shi yasa muka ce mu a cikin tamu tafiya ba cewa za mu ku taho ai aiki ba sai an karantar da mutane tukuna ya ake aikin a aikace saboda so muke ayi aiki in yadda za mu samu Allah ya yarda da mu in ba a koye shi yadda Allah ya nuna ba babu yadda za a yi ainihin a samu yarda Allah mun gane wannan da kyau ko don haka duk wata hayaniya da harguwa ba ita bace a tsaya a karantar da mutane addini kar a ga wai tsawon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin Makka shekaru 13 yana karantar da mutane addini ya dawo Madina ya sai da shekara 10 yana karantar da mutane addini a lokacin da aka yi zaman Makka shekara 13 din nan duk wulakanci da cin kashi da aka rinka yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai bai ce a tafi jihadi ba saboda a lokacin ake karantar da mutane za a haɗu da sahabi a wulakanta shi sai wani sahabi Khabbab bin al-Arat yace muka zo muka kawo kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda irin tsananin wahala da mushrikai suke gana mana muka samu manzon Allah yana kwance ya tada kai da wani mayafi nashi manzon Allah yace ku yi hakuri al'amarin ai bai yi tsanani yadda har za ku yi ta kawo kuka ba a zamanin da akan zo da mutum dan yayi imani da Allah kadai sai ainihin a kama shi a saka zartu a tsakiyar kanshi a ce ko ya ridda ko a tsaga shi biyu idan ainihin yake yin riddan sai a tsaga shi biyu amma wannan bai sa shi ya ridda ba dan haka ku tsananin ai bai kai ba to haka aka zauna sai da aka karantar da mutane da aka dawo Madina shine ayoyi na umarni da jihadi suka fara sauka udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ana sanar da cewa waɗannan din nan da ainihin aka zalunce su a ƙasar Makka to Allah yana sanar da cewa an zalunce su kuma Allah zai saka musu kuma a nemi musu izini akan su kintsa za a yi jihadi to haka aka rinka tarbiyar mutane baka cewa mutane ku taho jihadi baka koya musu imani ba baka dora su akan akida ta gari ba baka koyar da su yadda ake jihadin ba in aka zo filin dagan za su baka kunya saboda wani da zarar ya ji karan bindiga to ya tabbatar ba kan shi ta fado ba kenan zai shika da gudu zai kwanta nadin shi ya cira dogon rigar shi ya gudu saboda zai ga za a kashe shi a iska ne don me don ba a koyar da shi akida ta gari ba kuma bai san yadda ake jihadin ba bai san falalar shi ba to shi yasa kai mai da'awa gaggawa ba taka bace abinda kake so kana karantar da mutane har lokacin da Allah zai sa kafafuwan su su zurfi akan abinda kake koyar da su yadda an ce ku fito za su fito ai akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama hanzalatu ghasilul malaika wanda yayi aure yana saduwa da ainihin iyalin shi rana ta farko sai aka ainihin ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hayya ala a fito jihadi yana kira zuwa ga jihadi sai sheko da gudu ya fito yana fitowa aka zo aka fara jihadi sai aka kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yanayi da bai taba gani tare da wani mutum ba sai ya ga mala'iku suna wanke shi sai sa abinci ko sai aka binciko aka ga ashe sai matar shi tace ai ga halin da yake ciki daga jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kira shine sai ya fito to shine manzon Allah yake ai mala'iku na gasi ne mishi wanka ma'ana mala'iku ne suka yi mishi wanka na mutuwa ko kuma na janaba din to in mun fahimta anan in ba karfin imani da annabi ya dade yana koyar da su da kuma yadda yake nuna musu falala ta jihadi ba yaya za ai kana kwance tare da iyalin ka rana ta farko amaryaka ka iya rabuwa da ita ka taso ka je a kashe ka ya za ai mutumin da yake gurgu ne dan jaso yake wa manzon Allah yanzu aka kashe ni wannan kafa za ta miƙe aljanna manzon Allah yake eh ko da dai babu jihadi akan gurgu amma yake shi dai abin da yake so kawai yanzu an kashe shi a wurin jihadi in yaje zai shiga aljanna ranar kiyama manzon Allah yake eh ya shiga aka kashe shi din kuma ya samu wannan ainihin aljanna din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ganshi kafafuwan shi sun miƙe a cikin gidan aljanna sannan wani yazo da dabbobi yana kiyo duk fuskar shi da cin zanzana da muni da baki yace ya rasulullahi yanzu in na shiga jihadi aka kashe ni zan samu wannan fuska ta zanzana nan duk ta fita in yi hasken fuska manzo Allah yake me zai hana yace to dabbobi ba na bane na kiyo ne ya zan yace ibi kasa ka watsa musu za su koma ga masu su hakan din yayi kuma suka koma ga masu su duk mun karanta wannan a cikin kitabu abin nan ya ahkamul janaiz wa bid'uha na fadilatul allamatul albani duk mun karanta ko duk baki daya waɗannan ana nuna maka dan annabi ya karantar da su ne sun san falalar jihadin sun san aqida shi yasa yanzu mu ma abin da yake akan mu dole ne mu dauki manhaji salafi mu dauki tsari irin na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a wajen aqida a wajen ibada a wajen mu'amaloli da wajen suluki ne yau da kullun baki daya sa'annan sai mu dawo yadda annabi ya zauna ya karantar da mutane din nan mu ma sai mu zauna muna karantar da su a hankali har zuwa lokacin da za su samu zukatansu su da su akan abubuwan da muke nuna musu to duk ran da aka ce a fito a aiki sai ayi mun gane wannan da kyau ko to shine abin da ake cewa wa qala fi bayani ma tastahiqu bihi al-ghanima yace da kuma ibn juzayn yazo inda yake bayani akan abubuwan da za su sa mutum ya cancanci samun ganima din ma'ana koda ka je jihadi to akwai wasu ainihin halaye waɗanda sai in ka kai gare su ne sa'annan zai cancanci ka samu cin ganima din sai ibn juzayn yace tastahiqu bi hudur al-qital ganima tana cancanta ga mutum matukar ya halarci gurin yaki wa in ganima ba'dahu fil mashhur koda an samu ainihin wato wannan ganima bayan yaki din ne ko kuma bayan ya halarta ya tafi ma'ana ya halarto yakin an fara yakin da shi sai wata larura ta sashi sai ya koma gida ko kuma ya daina yin yakin to wannan in an tashi raban ganima za a raba da shi ko kuma wa in ganima ba'dahu ko in an samu ganimar bayan da aka gama yakin sai da aka gama yakin baki daya sa'annan aka zo kuma ainihin aka samu ganima aka tattaro to anan ma za a raba wannan ganima tare da shi fil mashhuri a cikin magana wadda ta fi shahara a cikin mazhabi na malikiya akan haka in mutum ya zo jihadi wanda ba a tara wannan ganima ta wannan jihadi ba sai bayan wata daya amma shi kwana 10 ya auren jihadin ya koma gida za a raba ganima har da shi kenan ina fatan mun gane wakila wasu kuma suka ce bi hudurihi ha in ya halarci yaki din to shine ainihin za a bashi ganima in ganima fihi in ainihin an samu ganimar shi yana cikin yana lokacin da aka samu ganimar ba bayan tafiyar shi ba wasu suka ce sai in an yi yakin da shi an samu ganimar a cikin wannan yaki shi kuma yana cikin dakaran yakin zai tafi ba sannan za a bashi amma magana ta farko ita ce mashhuriya kamar yadda aka ji a cikin mazhabi waqila bil idrat ko bil idrab waqila bil idrab a wata fadar kuma wasu suka ce a bil idrab sai in ya shiga cikin fajan fama ya nuna gwarzantaka tukuna sa'annan shine za a ɗibi wannan dukiya a bashi ma'ana koda an yi jihadin da shi tun daga farko har ƙarshe yana nan amma bai nuna gwarzantaka ba wasu suka ce ba za a bashi ba shine yace waqila bil idrabi wasu suka ce a ya nuna gwarzantaka tukuna za a bashi wannan fa fil mashhuri to akan haka a cikin waccan magana ta farko kaga ai maganganu uku kenan ko to waccan magana ta farko da muka karanta mashhuriya din akan haka man mata ba'da al-qital wanda ya mutu bayan da aka gama wannan yaki aw arsalahu al-amir ko kuma shugaban musulmi ya aike shi ana cikin jihadi sai shugaban musulmi ya kira shi ya aike shi fi manfa'atil muslimin ya aike shi a wata matsala wadda za ta amfanar da musulmi aw mata farasuhu ko kuma dokin shi ya mutu aw ba'ahu ko kuma ya ainihin siyar da dokin bayan an gama jihadi din fa sahamuhu sabitun raban shi yana nan tabbatacce gare shi ana cikin jihadi bayan an gama jihadi sai ya mutu ko kuma ana cikin jihadi sai shugaba ya kira shi sai ya aike shi har aka gama jihadi bai dawo ba ko kuma bayan an gama jihadi ko ana cikin jihadi sai ainihin dokin shi ya mutu ko kuma bayan da aka gama jihadi an taho gida sai kama dokin shi da yaje jihadin akai sai ya siyar duk da haka dai raban shi da na dokin shi duk yana nan za a bashi ko mun fahimci wannan wa man takhallafa fi tariq wanda ya zaman shi a hanya an taho jihadi sai ya zauna a hanya ya ki karasowa ya bi mu tarikan lil ghazwi ya rabu da zuwa yaki din fala sahama lahu wannan bashi da rabo ba za a bashi rabo ba an tafi za a tafi ainihin jihadi sai ya zaman shi a hanya kawai sai ya cigaba da harkokin shi to shikenan tunda ya bar wannan ainihin yaki ba za a bashi ba fa in balla anil jaishi amma in bacewa yayi anil jaishi daga rundunar yaki suna cikin tafiya ma'ana bataliya ta yaki tana cikin tafiya sai ya bace ya rasa inda wannan bataliya suka yi hatta ganimu har sai da suka yi yaki din suka tara ganima kaga shi bai yi yakin ba ba a kuma ma samu ganima yana nan ba fa salasatu aqwalin maganganu uku akai a cikin mazhabi kaji fa dai haka ilimi yake nan kaji an yi uku nan duk baki ɗayan ka natsu zaka iya fahimta abubuwa a hankali insha Allah magana ta farko al ishamu wasu suka ce za a kasa a bashi nashi rabo din tunda dai ya taho amma bata yi wa nafayhu wasu kuma suka ce a an kore samun rabo din daga gare shi ba za a bashi ba wa tafruqa wasu kuma suka ce a za a tsaya za a tantance wa huwa al-mashhur ayawa a ce za a tantance da magana akan bata shi din shine ainihin wato shahararriyar magana yaya za a tsaya a tantance yace baina an yadhilla qabla al-idrab ma'ana za a tsaya a tantance tsakanin bacewar shi da zai yi kafin aje a shiga ga filin daga a buga yaki fala sahama lahu, wannan ba shi da rabo. Wasu suka ce za a lura kafin a je da shi a shiga filin daga a ga irin kokarin da zai yi ne ya bata, to wannan ba shi da rabo. Wa ba'adahu, wasu kuma suka ce idan sai da aka fara yaki da shi aka ga ya shiga filin daga ya nuna sadaukantaka, fa sahamuhu sabitun, sannan raban shi zai zama tabbatacce. Haka wasu suka bambance. To wannan magana ta ƙarshe sai ce ita ce shahararriya a cikin mazhabi. Wannan kenan. Sai kuma shehu ya ce duk waɗannan maganganu shehu din yana ɗauko su ne daga cikin littafin kawaninul fiqhiyya. Sai ya ce wa kadhalika sufunu, haka kuma jiragen ruwa. Idza raddatir rihu ba'daha, idan ana cikin tafiya a jiragen ruwa na musulmi sai iska ta taso da guguwa ta teku sai ta tunkuɗa wasu jiragen sai suka yi baya. An gane ko iska ta koma da wasu jiragen baya. Wa in atal jayshu ala, yace to su ma haka za a yi. Ana cikin tafiya jiragen ruwa kamar guda 30 na musulmi za su tafi jihadi, sai iska ta tunkuɗa guda 5 sai suka koma baya. To su ma akwai waɗancan maganganu guda 3 a kansu. Wasu suka ce idan sai da aka je aka fara jihadi din ne, amma sai iska ta tunkuɗa su baya, to za a ɗibi dukiya a basu. In kuwa kafin a fara ne tun akan hanya ne iska ta komar da su, ba za a basu ba. Wasu kuma suka ce ko da sun shiga ciki, ma'ana matukar ko sun shiga ciki ko ba su shiga cikin yaƙi ba, tun kafin a kai wurin yaƙi iska ta koma da su, za a basu. Wasu kuma suka ce a'a, ba za a basu ba. Mun gane wannan. Haka aka yi irin waɗannan maganganu kamar yadda ka ji waɗancan guda 3. Wannan kenan. Sai ya sake shiga wata magana ya ce wa in atal jayshu ala naharin, idan bataliyar yaƙi ta musulmi suka je wani kogi. Wa in atal jayshu ala naharin, idan wani kogi, idan wasu sojoji ko bataliya ta yaƙi suka ainihin wato zo wani kogi za su jilma shi. Fajazahu qaumun, sai wasu daga cikin bataliyar sai suka ƙetare wannan kogi. Wa ghanimu, suka je kuma suka samo ganima. Wa takhallafa qaumun, sai wasu kuma suka yi zaman su suka ƙetare wannan kogi. Fala haqqa lahum fil ganima, to su waɗannan da suka zauna suka ƙetare kogi din, in an zo ganima raban ganima ba su da haƙi, ba za a ba su ba. Ma'ana zakaran yaƙi sun taho, waɗannan suka daure suka ƙetare kogi suka je suka yaƙi suka samo ganima. Waɗannan kuma suka tsaya, sai da waɗannan suka dawo da ganima, to ba za a ba waɗannan da suka ƙi zuwa su ƙetare kogi su samo ganima ba. Ya gama wannan magana sai ya sake shigowa cikin wata maganar ya ce wa idza taraqal jayshu fariqaini, idan runjinar yaƙi suka kasu kashi 2, fa ganima kullu fariqin fi jihatihi, sai zama kowace kungiya kowane bangare sun je sun samo ganima a inda suka fuskanta. Fa hum shuraka'u idza kana kullu fariqin bihaythu yughithu sahibahu in ihtaja ilayhi, yace idan ainihin rundunar yaƙi suna tafiya a dunkule sai suka kasu 2, waɗannan suka yi wannan bangare, waɗannan suka yi wannan bangare, sai suka je suka samo ganima, ɗaya daga cikin bangaren sai suka ainihin samo ganima, waɗannan ma suka je suka samo ganima. Sai ya ce fahum shuraka, to duk baki ɗaya suna da tarayya akan wannan abin da aka samo, sai a zo sai a haɗe baki ɗaya. Amma idza kana kullu fariqin, in ya zama kowace tawaga kowane kungiya bi haythu yughithu sahibahu, suna inda yake ainihin wato za su iya taimakawa ƴan uwansu in ihtaja ilayhi, suna kusa yadda yake in waɗannan sun buƙaci taimako waɗannan za su iya kai musu, in waɗancan sun buƙaci taimako waɗancan za su iya kawo musu. To in ya faru a haka, to shikenan sai a ce a haɗe ganimar baki ɗaya a raba ta gaba ɗaya. Amma in sun yi nisa daga waɗannan, waɗannan ma sun yi nisa daga waɗannan, ko waɗanne sai su raba ganimar su gwargwado yadda suka samu ta. Mun gane wannan da kyau ko? Yace wa idza kharajat sariyatun anil jayshi, idan wata ainihin wato tawaga ko kuma wata kungiya ta mayaka ta fita daga cikin bataliya, fa ganimat, sai suka je suka samo ganima. Bataliya guda ce ta sojojin musulmi ke tafiya, sai aka samu wasu ainihin sojoji kamar guda 500, sai suka ware sai suka tafi wani wuri suka yi jihadi suka samo ganima. Bi mawdi'in qarib, a wuri wanda yake mafi kusa, ma'ana a wuri wanda yake kusa da waɗancan asalin bataliya. Yasilu ilaihim fihi ghawtul jaysh, yadda yake gudunmawar waɗancan da ke cikin bataliya ɗin za ta iya kaiwa ga waɗannan, inda waɗannan ɗin za su nemi gudunmawa. Waɗannan 500 da suka yanke suka je suna jihadi, da za su nemi gudunmawa, waɗannan za su iya kawo musu gudunmawa a kusa. To shine sai yake sharaka hal jayshu fi ganimatiha, wannan bataliyar, uwar bataliya kenan, za su ainihin yi tarayya wajen amfana da wannan ganima da waɗancan sojoji 500 suka samu. Ko mun fahimci wannan? Jama'a mu kalli waɗannan abubuwa, duk shari'ar musulunci ta san da waɗannan abubuwa, ta bayyana su baki ɗaya. Kawai sai aka zo aka ce a taho jihadi, da me za a yi jihadi da mujalla? da mujalla ake jihadi sai an yi karatu an bayyana mutane yadda ake yin abubuwa baki daya in ba haka ba an ki yin karatun addinin musulunci saboda kiyuya da san banza da san girma me zai faru za a zo in a kaddar gwamnatin ta musulunci ta kafu wai da me za a yi hukuncin tukuna Qur'anin ba a san yadda ake karatun shi ba ba a san yadda fassarar shi take ba ba a san yadda ilmomin shi suke ba hadisi ba a san yadda karatun shi yake ba ba a san ilmomin shi ba haka shi fiqhu ba a kuma iya larabci ba shin kuna nufin kuma sai aka ba gwamnatin musulunci kuma a zo ana ainihin magana da turanci haka ba ai sai a zo a kafa gwamnatin musulunci sai shugaban musulmi kuma ya zo yana ainihin speech da turanci to me aka yi ma'ana ja ya fado ja ya dauka kenan to dole ne sai ya zama shi shugaban jihadi ya san ainihin karatun addinin musulunci ya iya karatun alqur'ani ya san tafsirin shi sa'annan kuma shugaba ya iya larabci a dole ne mana ko shugaba bai iya larabci ba amma shugaba ya iya turanci shugaba ya iya lacca amma shugaba bai iya karatu ba to da me za a yi jihadi tukun jama'a da surutu ai su shehu gashi sai da suka yi karatu suka aikata aikata kuma suka zo suka rubuta gashi mun gada mun gane wannan ko shi yasa duk wata hayaniya ta daina baka sha'awa karatu dai sai kayi shi inda zaka gane haka typical example anan na rayuwar duniya shine yanzu ka je ka tafi ma'aikatar harkokin kasashen waje ko ma'aikatar harkokin kuɗi ko ma'aikatar ayyuka ko wata ma'aikata ce ka je ka ci a dauke ka aiki za a dauke ka aiki sai an ga takardar shi da kai karatu da kai karatun kuma ka cancanta to amma addinin musulunci kawai shike din rudaku ake yi wallahi gwamma kawai ku rufa kanku asiri ku tashi ku yi karatu in ba haka ba in gwamnatin ta musulunci ta zo wa in kun yi sa'a a dauke ku yan shara me shara ba in kai sa'a kenan a dauke ka in kai sa'a a dauke ka don me ake cewa an kai sa'a saboda ai me shara din ma dole ne sai ya san hukuncin Allah game da shara office din da zai yi to shi yasa duk wani rudani da hayaniya ka bar mutane su tayi ka tafi ka je kai karatu kana dan wata rana sai ka ga ranar wannan karatu ya zo maka amma dan kaga mafi yawancin mutane hayaniya da hargowa suke sai ka ga wannan tafi baka sha'awa sai ka bi nan da shekaru 20 zaka dawo kai nadama ina la yanfa'un nadamu lokacin da nadama ba za ta amfane ka ba shi yasa kawai da wani san girma da wani duk wani toro ko kana doro kana da tumakasa da wani tarbi da wani kwagiri duka zubar da su ka je ka dauki kawaidi da alqur'ani ana koya maka karatu kana jin abin da Allah yake ka iya ka daure nan da shekara 10 ko 20 Allah ya kaddara zaka zama malami din sai ka zama ba tumakasa ba idan kantin kwali zaka dibo ka dora a kafada ka sai ka sa saboda neman girma ina fata mun gane amma har baka karatu ba shikenan ka zo duk karerayin banza wannan fa ba za su sa ka zama kana da karatu ba duk in an tara an ce ka fi kowa ilimi a duniyar nan kai sai ka gwada ka gani shin hakan din ne ko kuwa ko kawai zuga ka ake yi ana zuga gwaiwa ta hauka ana tara maka kasa ne ka hauka tunturu Allah ya shirye mu wa in ba'udat yace amma in ya zama wannan ainihin dakare na yaki da suka fita daga cikin wannan bataliya sun yi nisa daga wannan babbar bataliya lam yusharikuhum su waɗannan babbar bataliya ba za su ainihin tarayya da waɗannan kananan sojoji da suka fita suka je suka yi jihadi din ba wa in ganimal jaishu har wayo shehu yace idan kuma ainihin wato rundunar yaki suka samo ganima ba'daha fasahamuhuma sabitun in kharajat bi idhnil imami wa in ganimal jaishu idan waɗannan ainihin runduna na yaki suka fita suka je suka yaki ba'daha bayan ainihin wato wannan runduna ma'ana suka rabu da wannan uwar runduna din suka ware suka je suka yi jihadi fasahamu ha sabitun to raban su ya tabbata bayan sun fita sai waɗannan uwar bataliya suka yi jihadi an gane ku to su waɗancan din da suka fita in sun dawo za a ibi ganimar da waɗannan uwar bataliya suka yi jihadi suka samu a basu an fahimta ina fata an gane aka sun wancan ne dan yace in kharajat bi idhnil imami amma da sharadi in sun fita ne da izinin shugaba ma'ana ana tare cikin bataliya kamar sojoji 10,000 sai wasu mutum 500 sai suka ware sai suka tafi jihadi wani kauye sun tafi jihadin kafin su dawo sai kuma ainihin yaki ya faru tsakanin wannan uwar bataliya da suka bari da kuma ainihin wasu kafiran wannan uwar bataliya suka yi jihadi suka tara dukiya da suka tara dukiya din nan ta ganima waɗancan da suka dawo to in dai lokacin da suka tashi fita sun nemi izini wurin shugaba to in an tashi raban ainihin ganima za a basu in kuwa ba su nemi izini ba fa ba za a basu ba ina fatan mun gane وقال ابو حنيفه الامام ابو حنيفه يجي ان جاءهم مدد بعد قضاء الحرب idan wata gudunmawa ta zo musu bayan da aka gama yaki, wa huzal ganima, kuma ainihin wato an tara ganima, sharakahum fiha, waɗannan ainihin wato da suka kawo wannan gudunmawa din za su ainihin samu musharaka, za su yi tarayya wajen karɓan ganima din. Sojoji sun riga sun gama jihadin su, sai wasu sojoji sai suka taho kawo musu gudunmawa. Bayan waɗancan sojoji sun yi jihadi sun tara ganimar su, to waɗannan da suka zo yanzu za a ainihin raba ganima din tare da su. Dan anan za a kalli manufar su ne da niyyar su. Shi me manufar su? Da a ce da suka zo sun samu ana tsakiyar ba ta kashi da kafirai za su shiga, to da suka zo kuma suka samu an gama, to sai a yi kara sai a raba har da su. Wa qala fi bayani hukumi sahamil fard, kuma dai shi Ibn Juzayyin da ya zo bayani game da hukuncin kasan da za a baiwa doki, wa ghairihi min ad-dawab, da kuma wasu dabbobi waɗanda suke ainihin sabanin doki din. Dan ka sani da cewa in ka tashi jihadi na musulunci to ka samu doki, in ka tafi da jaki to ka hau jaki din, ba abin da zaka samu sai dai kai naka kawai, amma ba a ba jaki kaso, ba a ba alfadari kaso. To shine da yazo bayani dangane da abin da za a baiwa doki da kuma sauran dabbobi ko su ma ana basu, sai shi Ibn Juzayyin sai yace lirajili sahamun, wanda yaje da kafar shi jihadi za a bashi ainihin kaso guda. In an tashi tafiya jihadi ai ba kowa yake da dabba ba ko, to shikenan sai wani yace aini din nisa a kafa zan tafi, an kinsa za a tafi jihadi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai wani yazo yace ya rasulullahi, dan ka san manzon Allah yana yin ba'a amma baya ƙarya. Sai yace ya manzon Allah, ni baka bani doki ba, bani da dokin da zan hau. Sai manzon Allah sallallahu alaihi, baka bani raƙumi ba, sai yace bani da raƙumin da zan hau. Sai manzon Allah yace to ni dai bani da raƙumi, sai dai ina da ɗan da raƙuma ta haifa. Sai ana nan raƙumin da yake nan, sai dai raha, sai dai gabatar da raha tukuna, sannan da ba'a amma ta gaskiya ba ƙarya ba. Ko kamar yadda muka faɗi, wata tsohuwa ta zo ta ce ya rasulullahi ka roki Allah ya saka ni aljanna. Manzon Allah yace ina tsohuwa baki shiga aljanna. Sai tsohuwa sai ce turus. Sai manzon Allah ya karanto wannan aya, inna ansha'na hunna insha'a. Ai tsohuwa sai an juye cikin zama budurwa tukuna, baki shiga aljanna. To sai tsohuwa sai alhamdulillahi kenan. Walil farisi salasa, kuma wanda ya zama ya je da dokin shi to za a bashi kaso uku, wanda ya je a kafa za a bashi kaso ɗaya. Lahu wahidun, shi wanda ya je da dokin shi za a bashi kaso ɗaya. Walil farasi sunan, dokin shi kuma zai ci kaso biyu. Mun gane wannan? Ka gani shi dokin a kan shi aka je za a bashi ainihin kaso biyu. An gane wannan? Kai ne dokin a baka kaso ɗaya, an haɗa nawa kenan? Uku. Kai kuwa da ka riƙe gariyonka ka tafi a ƙasa, alhamdulillahi, sai a baka kaso ɗaya. Wannan mu kalli shari'ar musulunci ta kula da haƙƙin dabbobi kenan. Kwanakin baya nake ba ku labarin Sayyidina Umar, Allah ya ƙara mishi yarda, bari mu ƙarasa wannan ainihin abin nan tukuna, in ya so sai mu shigar da waccan matsala ɗin ta Sayyidina Umar. Wa qala Abu Hanifa, al-Imam Abu Hanifa yace lil farasi wahidun, a doki din kaso ɗaya za a bashi. Wa yastawi fi sahani al-far, to kaji Abu Hanifa shi yace doki kaso ɗaya za a bashi. Imam Malik da sauran malamai suka ce a doki za a bashi kaso biyu. Abu Hanifa yace da doki da mai doki a bashi kaso biyu, doki ɗaya mai doki ɗaya. Amma Imam Malik da sauran malamai suka ce a mai doki za a bashi kaso uku, dokin shi kaso biyu, kuma ainihin shi kuma ya karɓi kaso ɗaya. Wannan shi daidai saboda hadisai da suka zo sahih cikin sahih al-Bukhari da sauran littafai. Wa yastawi fi sahami al-farasul mamluk, dokin da aka mallaka nawa ne wannan dokin na mallaka ta, ba na siye shi ne dan jihadi ba, inna ma na siye shi ne kawai dai ina yawo da shi, da na tashi tafiya jihadi sai na hau kan shi. To duk ɗaya ne wajen kason ganima ɗin, in kaso biyun za a baya, kaso biyu za a bashi. Wal mahbus, da kuma dokin da aka yi hubusin shi, ma'ana sai na so doki, na sai doki na ajiye shi, wannan doki nace ba zan haushi inje ko ina ba, sai ran da jihadi ya tashi sannan zan haushi inje. To da wannan dokin da aka yi hubusin shi, da dokin da yake mallaka ta ne, to duk hukuncin su daya. Ina fatan an fahimci bambanci tsakanin doki mamluk da doki mahbus. Mamluk dama na hawa na ne yau da kullum, amma sai naje jihadi da shi, mahbus na siya na aje dan tafiya jihadi. Wal bukra, da kuma dokin da, saboda fars, fars a larabci mace ce, doki mace ce a cikin kalmar mace ce, dan haka sai yace mukra, sai kira shi da sifa ta mace. An gane? Kamar dar, dar gida, to in dai ka faɗi gida da wannan kalma a larabci mace ce, sai kada ka ce haza dari, sai ka ce hazihi dari. An gane wannan? Ma'ana waccan nan gida ta ce, ta zama conga ke nan, waye ga sauran zariya, to sai ka ce waccan nan. Wal mukra yace haka kuma dokin da ya zama hayar shi aka ɗauko, duk ɗaya ne wajen kaso ɗin. Wal ma'ar, da kuma dokin da ya zama an karɓo shi aro ne, wal maghsub da dokin da ya zama kwace akai za a tafi jihadi sai ka furje dokin wani kawai sai ka haye ka tafi to indai an dawo kaso biyu din nan haka za a dauka a ba dokin kai kuma da kake haye akan dokin a baka kaso daya wa sahamuhu fi zalika yace ka san waɗannan dawakai baki daya kullihi duk baki daya lirakidihi duk za a diba ne a baiwa shi wanda ya hau din amma kaso uku za a kasa kaso biyu a ce na dokin ka kaso daya kuma gashi naka to sai a hada sai a ba shi wanda ya hau din to sai yace wa alaihi fil ghasbi ujratal mithli ujratul mithli wanda ya kwace dokin wani ya tafi da shi wurin jihadi in ya dawo aka zo aka kaso za a bashi kasan shi za a bashi na dokin shi ko amma kuma sai liman ya ci tare shi gurgurdan kudin hayan wannan doki da ya dauka sai a baiwa mai dokin kuma a maimai da dokin shi bayan ka karbi abin ka kuma sai a dauka a dauki dokin a kwace dokin a maiwa da wanda ka kwace sannan a ce to wannan tafiya da aka yi daga nan zariya misali zuwa Kano da wannan doki in a haya ne zai kama nawa sai a ce zai kama naira kaza sai ka kawo ka bayar ko ya kai yawan abin da ainihin ka karba a ganima ko ya ko ma yaya ne dai oho ko ka ci riba ko ka fadi kai ka jawa kanka waye ce kai kwace ko to shine sai yake cewa wa mallahu afrasun wanda ya zama yana da dawakai da dama ushima li wahidin minha in akai kaso din to doki daya kawai za a ba kana da dawakai kamar guda biyar sai ka tafi da su jihadi to kasan doki daya kawai za a ba ka sauran kuma sun yi rako wala yusahamu lima fawqa lithnain ijma'an baki ɗayan malaman musulunci sun hada akan cewa dawakan da suka wuce guda biyu ba a diban kaso a ba su an gane dawakai idan biyu ne to wasu malaman sun ce za a iya ba na ɗayan a ba na biyun wasu kuma suka ce a'a doki ɗayan kawai za a ba amma ka sani ko da an yi sabani akan haka amma in dawakanka sun wuce biyu baki ɗaya babu malamin da yace a baka ainihin wato kaso fiye da na doki biyu wasu suka ce a baka na doki biyu wasu suka ce a baka na ɗaya to ba a wuce ba babu waɗanda suka ce in ka je da uku za a baka ko sama da haka wala tsani alal mashhur yace kuma ga shahararriyar magana doki na biyu din ba za a baka ainihin wato kasan shi ba amma doki na ɗaya za a baka ainihin kasan shi haka yake a cikin malikiya doki na biyu ba za a baka kasan shi ba a cikin ainihin malikiya amma in an hado mazahibu mazhabobin musulunci baki ɗaya to sun hadu akan cewa wasu suka ce za a ba ne doki za a ba da wakai biyu amma baki ɗayan su sun hadu akan cewa ba za a baka sama da na doki biyu ba khilafan ibn hanbal wannan sabanin maganar da ibn hanbali ya faɗi shi imamu ahmad ibn hanbali yace a doki na biyu din za a iya bashi shi ma an gane amma dai bayan ya faɗi haka din amma yace in ka je da fiye da doki biyu ba za a baka ainihin na dokin da yake gaba da biyu din ba wa sahamul amiri ka gairihi yace raban da za a baiwa ainihin komandan yaki to kamar raban da za a baiwa ainihin wato sauran sojoji ne duk ɗaya ne da komanda da kowa baki ɗaya duk gurgurdan lissafin su ɗaya ne wala yusahamu lilbighal yace alfadarai ba a ba su ainihin wato kaso walal hamir wala lilhamir haka kuma ainihin jakuna jaki ma ba a bashi wala lilibli haka raƙumi ma ba a bashi wala lilfili haka kuma wanda ya hau giwa giwa ma ba a bata wala lil'ajafi alladhi yace wa mallahu afrasun ushima liwahidin minha wanda yake da dawakai da dama sai suka je wurin yaje da su wurin jihadi baki daya to an yi kaso din za a baiwa ainihin doki daya ne wala yusahamu lima fawqa lithnain ijma'an baki daya malaman musulunci sun hadu akan cewa dawakan da ke sama da biyu ba za a ainihin bayar da kaso gare su ba wala tsani alal mashhur na biyu ba za a bada ainihin kaso gare shi ba ga shahararriyar magana a cikin malikiya amma a cikin mazahibu an samu akwai mazhabar da take za a baiwa doki na biyu din to duk baki daya karkari ijma'in su ya hadu akan cewa sama da doki biyu ba a bashi ainihin kaso amma a malikiya doki na biyu din ma aka ce ba za a bashi ba khilafan ibn hanbal wannan magana sabanin magana da ibn hanbal yayi don shi ahmad ibn hanbal ya ce za a baiwa doki na daya da na biyu amma ba za a bayar da na uku ba kamar yadda kowa ya faɗi wa sahamul amiri ka gairihi yace kasan da za a baiwa ainihin komandan battalion ko kuma komandan rundunar yaki kamar yadda za a ba kowane soja ne duk ɗaya ne za a raba baki daya wannan ainihin kissa sayyidina umar da yadda aka ainihin bashi mayafi guda ɗaya tana tabbatar mana da haka sayyidina umar ya ainihin miƙe bayan an dawo daga jihadi an kasafta ganima sai aka ganshi da mayafi daya ya daura ya mai da shi kwarjalle daya kuma ya mai da shi mayafi ya lillima sama da kasa kenan yazo yayi khutba innal hamdalillah har zuwa karshe yace amma ba'ad ayyuhan nas isma'u wa ati'u, jama'a ku saurara ku ji kuma ku yi da'a. Wani bakauye yana can karshen sahu cikin sahabbai ya keto sahu yace la sam'a laka wala ta'a, baza a ji ba baza a ji ba, ina ka samu riga ta biyu, kowa ya samu daidaya, akai kai ka samu na biyu, da yake mulki ne na adalci fa ba zalunci ake ba jama'a, ba cewa ya akama shi aje a kulle shi ba, a'a shine shugaban duniyar musulunci baki daya a lokacin, ba shugaban kasa ko gwamna ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa ba, a shugaban kasa da wannan doki in a haya ne zai kama nawa, sai a ce zai kama naira kaza, sai ka kawo ka bayar, ko ya kai yawan abin da ainihin ka karba a ganima ko ya ko ma yaya ne dai, oho, ko ka ci riba ko ka fadi, kai ka jawa kanka, waye ce kai kwace ko, to shine sai yake cewa wa mallahu afrasun, wanda ya zama yana da dawakai da dama, ushima li wahidin minha, in akai kaso din to doki ɗaya kawai za a ba, kana da dawakai kamar guda biyar sai ka tafi da su jihadi, to ka san doki ɗaya kawai za a ba, ka sauran kuma sun yi rako. Wala yashamu lima fawqa al-ithnayn ijma'an, baki ɗayan malaman musulunci sun hada akan cewa dawakan da suka wuce guda biyu ba a diban kaso a basu. An gane dawakai idan biyu ne, to wasu malamai sun ce za a iya ba na ɗayan a ba na biyun, wasu kuma suka ce a'a doki ɗayan kawai za a ba, amma ka sani ko da an yi sabani akan haka, amma in dawakanka sun wuce biyu baki ɗaya babu malamin da ya ce a baka ainihin wato kaso fiye da na doki biyu, wasu suka ce a baka na doki biyu, wasu suka ce a baka na ɗaya, to ba a wuce ba, babu waɗanda suka ce in ka je da uku za a baka ko sama da haka. Wala tsani alal mashhur, yace kuma ga shahararriyar magana, doki na biyu din ba za a baka ainihin wato kasan shi ba, amma doki na ɗaya za a baka ainihin kasan shi, haka yake a cikin malikiya, doki na biyu ba za a baka kasan shi ba a cikin ainihin malikiya. Amma in an hado mazahibu mazhabobin musulunci baki ɗaya, to sun hadu akan cewa wasu suka ce za a ba ne doki, za a ba dawakai biyu, amma baki ɗayan su sun hadu akan cewa ba za a baka sama da na doki biyu ba. Khilafan Ibn Hanbal, wannan sabanin magana da Ibn Hanbali ya faɗi, shi Imam Ahmad bin Hanbali yace a'a doki na biyu din za a iya ba shi shima, an gane, amma dai bayan ya faɗi haka din, amma yace in ka je da fiye da doki biyu ba za a baka ainihin na dokin da yake gaba da biyu din ba. Wa sahabul amiri ka gairihi, yace raban da za a baiwa ainihin komandan yaki, to kamar raban da za a baiwa ainihin wato sauran sojoji ne, duk ɗaya ne da komanda da kowa baki ɗaya, duk gwargwadon lissafin su ɗaya ne. Wala yusahamu lilbighal, yace alfadarai ba a ba su ainihin wato kaso, walal hamir, wala lil hamir, haka kuma ainihin jakuna, jaki ma ba a bashi, wala lil ibli, haka raƙumi ma ba a bashi, wala lil fili, haka kuma wanda ya hau giwa, giwa ma ba a bata, wala lil a'jasil ladhi, yace wa man lahu afrasun ushima li wahidin minha, wanda yake da dawakai da dama sai suka je wurin yaje da su wurin jihadi baki ɗaya, don an yi kaso din za a baiwa ainihin doki ɗaya ne. Wala yusamu lima fawqa al-ithnayn ijma'an, baki ɗayan malaman musulunci sun hadu akan cewa dawakan da ke sama da biyu ba za a ainihin bayar da kaso gare su ba. Wala tsani alal mashhur, na biyu ba za a bada ainihin kaso gare shi ba ga shahararriyar magana a cikin malikiya, amma a cikin mazahibu an samu akwai mazhabar da take za a baiwa doki na biyu din, to duk baki ɗaya karkari ijma'in su ya hadu akan cewa sama da doki biyu ba a bashi ainihin kaso, amma a malikiya doki na biyu din ma aka ce ba za a bashi ba. Khilafan Ibn Hanbal, wannan magana sabanin magana da Ibn Hanbal yayi, don shi Ahmad bin Hanbal ya ce za a baiwa doki na ɗaya da na biyu, amma ba za a bayar da na uku ba kamar yadda kowa ya faɗi. Wa sahamul amiri ka gairihi, ya ce kasan da za a baiwa ainihin komandan bataliya ko kuma komandan rundunar yaƙi, kamar yadda za a ba kowane soja ne, duk ɗaya ne za a raba baki ɗaya. Wannan ainihin kissa Sayyidina Umar, da yadda aka ainihin bashi mayafi guda ɗaya, tana tabbatar mana da haka. Sayyidina Umar ya ainihin miƙe bayan an dawo daga jihadi, an kasafta ganima, sai aka gan shi da mayafi ɗaya, ya ɗaura ya mai da shi kwarjalle ɗaya, kuma ya mai da shi mayafi ya lilliɓa sama da ƙasa kenan. Ya zo ya yi khutuba innal hamdalillah har zuwa ƙarshe, ya ce amma ba'd ayyuhan nas isma'u wa ati'u, jama'a ku saurara ku ji kuma ku yi da'a. Wani bakauye yana can ƙarshen sahu cikin sahabbai ya keto sahu ya ce la sam'a laka wala ta'a, baza a ji ba baza a bi ba, ina ka samu riga ta biyu, kowa ya samu ɗaiɗaya, akai kai ka samu na biyu, da yake mulki ne na adalci fa ba zalunci ake ba jama'a, ba cewa ya akama shi aje a kulle shi ba, a'a shine shugaban duniyar musulunci baki ɗaya a lokacin, ba shugaban kasa ko gwamna ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa ba, a shugaban kasa na musulunci duk baki ɗaya kasashen musulunci karkashin mulkin shi suke. To me ya faru? Sai ya ce aina Abdullahi ibn Umar, ya ce ina Abdullahi ɗan Umar, ya ce ha ana zagani nan,
yace ka tashi ka bada jawabi ya miƙe yace jama'a kun san amirul mu'minin Umar babana mutum ne mai tsawo kuma mai kauri da aka bashi jauto guda sai na ga ba zai ishe shi ba shine na daunawa ka san na bashi shi yasa kuka ga ya sa sama da ƙasa wassalamu alaikum sai ya zauna shikenan ba kawai yace al'ana to yanzu ayi hudu ba innal hamda har zuwa ƙarshe duk zamu saurara ina fatan mun gane wannan to shine adalci kenan irin na sayyidina Umar dangane da matsala akan tausayawa dabbobi da muka yi magana ran nan sayyidina Umar yace a duk kasashe na addinin musulunci baki daya duk inda wani kwalbati ya lalace ko wata gada ta karye aje a gyara ta saboda kada dora wa jaki ko alfadari mangala yayin yunkuri zai ketara kwatar da babu gada ya afka ciki ranar kiyama Allah ya wa Umar azaba ba wai mota ko mutum ba jaki ake tausayawa tukuna sa'annan lokacin da su Abu Musa al-Ash'ari suka yi yaki suka yana da Abu Musa al-Ash'ari shine komandan yakin shi Abu Musa al-Ash'ari yaje ya ci garuruwa da dama sai yaje Baitul Maqdis suka ci Baitul Maqdis da yaki amma sai Kristan dake tsaron masallacin Baitul Maqdis yace bazan baka mabudin wannan masallaci ba saboda mun karanta a cikin littafin mu wanda aka ce zai karbi wannan mabudi rigar shi tana da faci 17 a jiki sannan zai taho akan jaki yaron shi yana kan jakin shi kuma yana korawa yace amma ku ba mu ganku da wannan alama ba ma'ana sus Abu Musa al-Ash'ari aka ce har yana daga cikin cikas da suka samu a wurin yakin suna cikin yakin da suka samu nasara a wasu bangarori sai suka cire rigunan su sai suka cancanza wadannan rigunan da suka cancanza din nan sai da Allah ya ladabtar da su akan haka ma'ana tun ba ku gama abin da aka sa ku ba har kun fara miƙe kafa za ku sharo man duniya aka ce sai da suka dimfaru wasu garuruwa za su je su yake su Allah ya hana musu nasara suka bincika duk farillai baki daya su ne duk wani kokari su ne to ina aka samu canji shine sai suka bincika sai suka gano ashe canjin rigunan nan da suka yi sun sabawa Allah tun Allah bi ainihin gama ba su nasara ba har sun miƙe kafa daga dawo suka zuba rigunan nan na da shikenan sai suka ainihin samu nasara to sayyidina Umar wata rana ya taso tun daga sai Abu Musa al-Ash'ari ya aika mishi cewa mun ci garin Qudus da yaki amma kuma wannan masallaci sun ce ba za su ba mu mabudi ba sai in sun ga wasu alamomi shi yasa ka zo ka sa baki sai sayyidina Umar ya kintsa tun daga Madina zai tafi kasar Sham inda Baitul Maqdis masallacin yake da suka taho sai suka shirya da shi da ainihin yaron shi abokin tafiyar shi yaron shi wanda zai mai hidima jaki suka samu ba wai doki ba ba mota ba ba marsanje ba ba jirgin sama ba jaki suka samu aka dora wannan jaki shimfida sai suka ce to za su kasa zangon tafiya uku daga Madina zuwa wuri kaza zango na farko daga wuri kaza zuwa wuri kaza zango na biyu daga wuri kaza din nan kuma zuwa cikin ainihin Baitul Maqdis zango na uku sai sayyidina Umar yace tafiya ta farko sai ainihin ni in hau in aka je zango na farko sai in sauka mu bar jakin ya tafi shi kadai mu muna bin shi a kafa har zuwa zango na biyu in aka je zango na biyu kai kuma sai ka hau har zuwa cikin birnin Baitul Maqdis ni ina korawa shugaban kasa haka suka tsara aka tafi din kuma a haka a wannan lokaci sayyidina Umar rigar shi faci faci guda 17 zare iri iri ne kunkunniya mai yalo shudi fari wannan iri duk gashi nan an sa to da suka je ainihin Baitul suka je yaro karshen hawan Umar ya kare ya sauka aka kora jaki kaga adalci jaki wannan an bashi hutu ya tsarara mun gane wannan ko da aka kora shi zuwa zango na biyu sai kuma sayyidina Umar ya ce wa yaro kai kuma ka hauni kuma ka kora to sayyidina Umar yana korawa har aka zo za a shiga cikin Baitul Maqdis wannan birni da aka zo za a shiga wannan birni sai ya samu Abu Musa ma'ana gwamnan shi da sauran sojojin shi sun zo tarban shi sai suka ga wani irin yanayi kuma wanda su suna ga in shugaba ya shiga a haka ai kuma sun buga na farko yaron shugaban kasa yana kan jaki shugaban kasa kuma yana korawa ai abin da nauyi sannan na biyu shugaban kasa riga faci 17 sannan na uku shugaban kasa kafa dama dama babu takalmi amirul mu'minin ayi canji mana wannan yaro ya sauka kai ka hau kuma ka wanke kafafuwan ka kuma riga ka dan canza dan mu ma mu dan samu personality yace a a bar shi haka yace da can mu kaskantattu ne muna zungurutun maguzanci Allah ya shiryar da mu ne riga ma'ana shiryar da Allah ya bamu duk yafi abin da ke duniyan nan hakan din aka shiga ya kiya sa yaro ya sauka yake kuma ya wanke kafar shi daga wannan da malmalin cafi duk da ya tako a hanya yake kuma ainihin ya zama ya canza wannan riga tashi yana zuwa kofar Baitul Maqdis sai ya tambaya yace ina wanda mabudi yake a hannun shi yace gani yace kawo sai ba shi yace dama mun karanta a littafinmu mai sifa irin taka ne zai karba dan haka gashi to adalci irin na sayyidina Umar zamu zo dishi Usman zai kawo mana irin waɗannan a ƙarshe ƙarshen dan inda zai zo zai magana tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abu Bakar da Umar da Usman da Ali duk zai kawo mana irin waɗannan zaka ji tsoron Allah da taka tsantsan irin na Umar ba wai daula ake shimfidawa ba shine sai yace wala yafhamu lil bighal alfadari ba a bashi ainihin wato kaso wala lil hamir haka jaki ba a bashi kaso wala lil ibli haka nan ainihin raqumi shi ma ba a bashi kaso wala lil fil haka giwa ma ba a bata kaso ashe in ka tashi tafiya jihadi sai ka nemi ainihin doki kuma dokin ingarma don kaji duk waɗannan abubuwan kaji da su ba za a basu kaso ba sai dai kai a baka kawai wala lil a'jaf alladhi la yuntafa'u bihi min al-qayl haka kuma dokin da ya zama raman mene mara kiba mara maiko wanda yake ba za a iya amfani da shi ba a wurin jihadi to wannan ba za a bashi kaso in an dawo ganima ba in an dawo jihadi ba za a bashi kasan ganima ba bi khilafir rahis yace amma sabanin dokin da yake da ciwo a kofatan shi wanda yake wannan ciwo ba zai hana shi tafiya ba wannan za a diba a bashi ainihin kaso din wal mari haka kuma ainihin mara lafiya dokin da ya zama mara lafiya mardan khafifa mara rashin lafiyan da ya zama mai sauki ne ba mai tsanani ba za a bashi ainihin kaso intaha shehu yace bayani ya kare dangane da faslina 34 wanda ke bayani akan yadda ake raban ganima da wanda ya hau dokin da dokin duk kaji abin da za a ba su a shar'ance lillan da haka ta faru kaji yadda za a yi wabillahi tawfiq yace alfaslul khamis was-salatun fasli na 35 fi hukmul ghululi game da hukuncin sata dukiyar ganima wa aqdil mar'i ma yastahiquhu min al-ganima da kuma bayani akan mutun ya ɗibi abin da ya cancance shi na daga cikin ganima idza kanat la tuqsamu qismatan shar'iyya in ya zama ba a raba ganima yadda shari'ar musulunci ta tsara ma'ana in ya zama komandan yakin az-zalimi ne baya raban ganima yadda ya kamata yana zalunci to yaya ne ya kamata ainihin ayi to aka ce ya halatta mutun ya ɗiba gurgurdan abin da ya san shine haƙƙin shi tunda dai ya san ba za a bashi haƙƙin shi ba a ƙarƙashin wannan faslin shehu duk zai shigo mana da bayanai akan hukuncin sata dukiyar gwamnati da kuma yadda za a yi wa mutum baki daya shi yasa duk wanda karatu yazo kanshi sai dai kai hakuri babu yadda zaka yi kai sharri ne gare ka ya zama kai ba za ka taba jin an yi magana dangane da aibinka ka jara ba abinda zai zama alkhairi gare ka shine kullun kana Allah Allah ka ji abin da yake ba daidai ba cikin al'amarin ka dan ka jara to karatu ya amfane ka kenan faqulu billahi tawfiq shehu yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce قال ابن جزي في القوانين ابن جزي يا فدي a cikin qawaninul fikhiya yau da shi yasa nazo mana da qawaninul fikhiya nan kowa ya ganta don tana daga cikin littafan da suke ainihin wato mu'tamadai ne ainihin wanda shehu ya fi jingina da su a cikin wannan littafi da izinin Allah ka ganta gata al-qawaninul fikhiya ta ibn jazay al-maliki gata ita kenan juz'i guda amma kana jin yadda shehu ke ciro ilmomi a cikin ta duk baki daya abinda ya shafi fiqh na malikiya da kuma abinda ya shafi sauran mazhabobi yana muqarana a tsakanin mazhabobin hanabila da ahnaf da kuma shafi'iyya sa'annan ya gwada da abinda malikiya suka ce wani lokaci yakan yi tarjihi wani lokaci kuma tunda dai kowa ya ba kowa haƙin shi sai wuce haka to haka dai ya tattauna har yazo ƙarshen wannan littafi yayi bayani akan abubuwan da suka shafi ainihin ladduban shiga ban daki ladduban tafiya ladduban kaza duk baki daya ya kawo duk sai aka watsar da waɗannan littafan aka koma me zai sa ba a koma hayaniya duk aka daina karatu baki daya shikenan sai kowa ya zauna ya nada kan shi ya zama malami karatu a littafi ba zai ba a shikenan inna ma sai malanta ta zama hanya ta neman kuɗi hanya ta neman duniya hanya ta neman girma ba karatu bane shikenan me zai sa ba za a koma halin da ake ciki ba kuma menene zai sa in wani yazo yace zai bayyana gaskiya dan me ba za a faɗa da shi ba dole ne tunda an ya saba wa yadda aka saba don mafhumin malanta a kasashen mu shine ma'ana abinda ake fahimta malami a ƙasar Hausa shine yayin rubutun sha yayin guru da laya ya ba barayi sa'a duk wani tsinanne da la'ananne malami yana da malami da ya dogara da shi ba na biya mai karatu ba na wanda yake mai tsafi ko asiri to an kai ka zo ka ce jama'a ku zo ku yi karatun addinin musulunci mu mutu da imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi baki ɗayan su duk ka saba musu fa to wai sai a ce wai za a gwada wai waɗannan lalatattu da wanda yazo yace wai za a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo ka ce abu kowa sai a kawo fura da nono da mirinda da ruwan sanyi a baka kasha amma an ka ce a zo a bi manzon Allah shikenan wai kayo mutane laifi me zai sa mutane ba su fada bala'i da halaka ina fatan mun gane ka bincike imanin ka tsakaninka da Allah kamar yadda aka ce shehu wani kake jin tsigar jikinka tana tashi saboda dadi, in an faɗi manzon Allah haka kake? Wallahi in ba haka kake ba, kai kokari ka nemi ka gyara tun kafin kai bacci yau, don baka san yadda ta Allah za ta faru gare ka ba. Duk wanda za a daga tutar shi za ka yi farin ciki, duk wanda za a kira sunan shi zuciyarka za ta yi dadi. Amma aka ce a zo a bi Allah, shi wahdahu la sharika lahu, manzon Allah shi kadai ne manzon Allah, wahdahu la sharika lahu, babu wani manzo bayan shi, babu kuma wani tare da shi, sai ka ji ainihin hankalinka ya tashi. Me zai sa kai daidai da abinda Allah madaukakin sarki yake cewa, wa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. In aka ce a bi Allah kadai, duk waɗanda ba su yarda da Allah da ranar lahira ba, shikenan baki ɗaya zai ga tsigar jikinsa tana tashi, hankalinsa ya hargitse. Wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun, da zarar an zo an wasa wani wanda ba Allah ba, ba manzon Allah ba, rannan sai albishir, ai yau karatu yayi dadi, ai yau mun ji karama, yau mun ji karama, karama 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 karama, shikenan duk ku kare a karama. Mun gane wannan da kyau ko? Dan haka wallahi tallahi kowa ya bincike imanin shi. Baki ɗaya a ƙasar nan fa sai da muka waye gari an mantar da mu manzon Allah fa. An mantar da mu kwata kwata, ba a tuna mana manzon Allah baki ɗaya, ba a tuna mana sahabban shi baki ɗaya, tare da cewa sai da malamai suka yi littafi dan kada ka manta da manzon Allah har abada. Tun daga da har yanzu aka zo aka Ibnu Ishaq yana ɗaya daga cikin atba'ut tabi'ina, shine mutum na farko da ya fara rubutu dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sa mata siratul nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Suhail yazo yin sharhin ta Ar-Rawdul Unuf a cikin juz'i 4 mujalladi 2, duk baki ɗayan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka biyo ana ta yi har zuwa wannan zamanin, malamai rubutun tarihi suke. Al-Sheikh Muhammad Rida yayi nashi, Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Abul Hasan Al-Laknawi yayi nashi duk baki ɗaya, Abdurrahman Al-Mubarak Furi yayi nashi, ba mai Tuhfatul Ahwazi ba, wani ɗan garin ne shi ma yayi nashi, ya sa mishi Ar-Rahiq Al-Maktub, duk baki ɗayan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka zo aka yi tarihin sahabban annabi, Uzdul Ghaba, Isaba, Isti'ab, duk tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, da tabi'ai, da duk wani duk abin da kake tunani akan wane da kake sha'awa yake baka sha'awa, ka koma zaka samu wanda yake gaskiya ne tabbas, babu ainihin digirgire, hakika ne sahabin annabi, akwai sahabin da yake da irin wannan ko kuma fiye da wannan. To dan me ba a tashi a daga waɗannan? Mun gane wannan ko? To amma dan in an daga waɗannan ba za a samu kuɗi ba, kuma kuɗi yake zo a samu. To dan haka dan me za a ina yanzu mutum nawa zaka san hakikanin sunan Abu Huraira? Sayyidina Abubakar, ai alkunya ce ce Abubakar, mutum nawa zaka san hakikanin alkunya Abubakar? In aka ce sunan Abubakar, alkunya Abubakar kowa ya san ta Abubakar, amma an ce me sunan Sayyidina Abubakar baka sani ba, me sunan mahaifin shi baka sani ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi da ya kawo mana addinin, wani in an tambaye shi, in ya faɗi sunan annabi, ya faɗi na mahaifin shi, ya faɗi na kakan manzon Allah, baya iya ƙara, zai iya kaiwa zuwa ga salsalar kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk an mantar da mu waɗannan abubuwan baki ɗaya, an tashi za a tunasar da mutane don zukatansu su haske, su samu tsarki, su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai kai sai kace dan me? Bai zai yiwu ba har abada faufau wallahi, dole sai an bayyana mutane gaskiya. To ana bayanin gaskiya ma ga halin da ake ciki, ina aka koma a ban mutane kawunansu a tukwane? Baki ɗayan haka aka bar mutanen ƙasar nan kawunansu a tukwane, malamai ba su karantar da su addini, sai dai su yi musu rubutun sha, su yi musu goro da laya. In an yi maka mutuwa, malamai su je su taru ranar 3, ranar 7, ranar 40, duk baki ɗaya, da duk abin da ya shafi haƙoƙi na musulunci ba su koya maka. To wannan an zalunci musulmi, kuma wallahi tallahi ku fito ku yi istighfari ku koya musu addini, in ba haka ba Allah zai muku azaba. Wallahi an zalunce su, don za ka ga dattijo yanzu shekarar shi 60 sai ga bai iya sallar da kawaidi ya bayyana ta ba, sallah da kawaidi ya bayyana bai iya ba. Kai in ka zo kace za ka ga mai, sai ya ce yaushe kai karatun zamani? Waɗanda suka yi karatun da ya amince din ba za su gaya mishi ba, kai kuma da baka gaya mai ba zai yadda ba, saboda su can ba su gaya mai ba. Zai ce kafi su ilimi ne ko tsoron Allah, tunda ba su faɗi ba kai ma ka ja baki kai shiru mana. Dan Allah ne zai hana mutane ba za su hallaka ba. Sai ka kalli tsohuwa sai ta kasa biya maka tahiya. Manzon Allah da ya kawo mana addini, sai ka samu tsoho ka ce yayi wa manzon Allah salati, sai ga ya kasa. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ka mutu baka yi wa manzon Allah salati so ɗaya ba, duk ibadarka aikin banza ka yi ta ba. Ai mun zo da littafin Ash-Shari'a na Imam Al-Ajuri anan wani lokaci mun karanta, aka ce in har kai sallah baka yi wa manzon Allah salati ba, aka ce ka sake wannan sallah. Imam Shafi'i ya faɗi wannan, kuma yana nan cikin Ashifa, ko da mai Ashifa yawa Imam Shafi'i itirabi, amma duk malamai sun yi ta akan mai Ashifa akan wannan matsala. Wajibi ne a yi wa manzon Allah salati a cikin sallah. shine Imam Shafi yake cewa yakfikum min azimi kadrikum annahu man lam yusalli alaykum fi salatihi fala salata lahu. Yace mutan gidan manzon Allah daraja ku ta kai daraja, duk wanda ya salla bai muku salati ba Allah bai karban sallar shi. To sai ka samu tsoho bai iya wa manzon Allah salati ba, ka samu tsohuwa bata iya wa manzon Allah salati ba, ka samu tsoho bai zai iya kai karatun Fatiha ba, ka samu tsohuwa bata iya kai karatun Fatiha ko tahiyya, dan Allah wannan abun kunya akai wa addinin musulunci anan. Rukunan musulunci in aka tare mutum aka ce ya kawo, ba zai kawo ba. To don Allah waɗannan da ta da aka cuce su, don Allah ba za mu tausaya musu yanzu mu da muna karantar da su ba, waɗannan duk falaloli da manzon Allah ya karantar sai a zo ana nuna musu saboda su dan samu su cike burbi. Yanzu ba zai iya karanta alqur'ani ya sauke ba, an buga da kyar a cikin wata uku ya samu ya haddace qul huwallahu. To sai ake to duk sa'an da ka karanta qul huwallahu kafa uku Allah zai rubuta maka ladan ka sauke alqur'ani, ai bai yi asara ba. Duk san da gari ya waye kace subhanallahi walhamdulillahi wallahu wala ilaha illallah wallahu akbar, manzo Allah yake kowace gaba aka waye gari akwai sadaka da za ta iya yi. In har kai tazihi kai umarni da kyakkyawan aiki ka hana mummunan aiki, duk baki ɗaya kai ayyuka irin waɗannan na alkhairi, manzo Allah yake kafin yamma za a kai yamma Allah ya yanta ka daga wuta. Duk waɗannan tsofaffi da ba a karantar da su abubuwa tun farko ba, sai a zo a nuna musu waɗannan falolin daga manzo Allah dan su samu su cike. In ba haka ba an cuce su a rayuwarsu wallahi, kuma Allah zai musu sakamako sai dai an zo an tuba, sai an tuba an yi istighfari. Ina fatan mun gane, kuma a zo a gyara, tunda in ka tuba ka gane gaban nan sai kuma ka dawo ka gyara, tattaro dattawan anguwarku kace kai ku zo duk a zo ana biya muku, ko ba za su iya karatu a kawaidi ba, sai a zo ana koya musu alwala aikace, sallah aikace, wankan janaba aikace, duk baki ɗaya a zo ana bayyana musu don a samu ai tawassuli da wannan gyara da aka yi. Allah ka gyara ka gafarta mana abubuwan da muka bannato a baya saboda wannan gyaran da muka zo muka yi. Ai babu matsiyaci a wurin Allah sai wanda ya mutu ya shiga wuta. Kana nan da ranka in ka tuba ka gyara shikenan, sai Allah ya saka ka cikin manyan waliyan Allah a dare daya. Babu wani nagari a wurin Allah sai wanda ya bi Allah. In ka bi Allah shikenan kawai. To abinda ake cewa mutane kenan, ku ba za ku tashi ku karantar da su ba, ku ba za ku bari a karantar da su ba. Wannan jafa'i ya wuce wannan kuke neman mu fada ciki. Allah ya kiyaye. Shine Ibn Juzayn yake cewa aya, shine Shehu yake cewa qala Ibn Juzayn fil qawanin. Ibn Juzayn ya fadi a cikin littafin al-qawanin, yace al-ghululu haramun, sata cikin dukiyar ganima dai haramun ne ijma'an, da al-umma musulunci sun hado akan haka. Wa idha jaa man ghallata iban qabla al-qismati lam yu'addab, yace idan wanda ya sata daga cikin dukiyar ganima idan yazo ya tuba kafin a raba ganima din, to ba za a ladabtar da shi ba. Wa rudda ma ghallahu lil ghana'im, sai a kwace abin da ya ainihin sata din sai a mayar cikin ganima din kafin a raba ya sata, sannan ya dawo da dukiyar tun kafin a raba, to sai a kwace sai a mayar, ba za a ko dukan shi ba abin da za a yi, sai dai a mai nasiha kawai. Wa in taba ba'da firaqil jaysh, yace amma in ya zama sai da ainihin wato rundunonin yakin duk aka rarraba musu abinda ya ragu, abinda ainihin aka samo a ganima, duk sun tafi kowa ya kama hanya ya tafi garin su, sannan sai yazo ya tuba ya bayyana ga abinda ya faru, uddiba, to sai a ladabtar da shi, wato suddiqa bihi, kuma sai a karbi wannan abin sai a yi sadaka da shi. Tunda sai bayan da aka rarraba kowa ya tafi garin su, sannan yazo sai a karbe in marin shi za a yi, in kulle shi za a yi, horo gwargwado yadda shugaban musulunci ya gani, to shikenan aka yi mai haka, sai a je sai a yi sadaka da wannan abu. Sadakar kuma za a yi ta ne da nufin Allah ya kai ladan ga waɗancan sojoji din, amma ita sadakar sai bayan an cire kumusi, kamar ya dawo da naira 50,000, to 50,000 sai a kasa ta biyar, sai a ɗau ɗaya bisa biyar sai a cire, shine kumusi haƙƙin Allah, to saura 4/5 shine 40,000 kenan, sai a yi sadaka da shi ga waɗancan sojoji Allah ya kai lada gare su. Waqtulifa, amma malaman fiqh sun yi sabani, shine yace an yi sabani, hal tumlaqul ghanimatu bil aqdi, shin ita ganima ana mallakarta daga kawai an diba, in mutun yaje ya wasa ko ya diba ya tafi shikenan ya mallake ta, wifaqan li Shafi'i, a wata fadar Imam Malik ya faɗi haka, wannan magana tashi tayi daidai da Imam Shafi'i. Imam Shafi'i yace diba in mutun ya dibe daga cikin dukiyar ganima yana daga cikin sojoji ya je rike, to za ta iya zama mallakar kanshi, aw bil qismati, ko kuwa sai in an raba ne an bashi tashi tukuna sannan ya mallaka. Wannan magana kuma wifaqan li Abi Hanifa, ita kuma tayi daidai da magana Abu Hanifa, ma'ana a zahiri a cikin mazhabin Malikiya an samu maganganu biyu, wannan an ce ganima ana iya mallakarta ta hanyar a diba ba tare da ainihin izini ba, aje mutum ya diba kawai zai mallaka haka. To wannan magana ce daidai da Imam Shafi'i, wasu kuma suka ce a'a sai in an raba ne tukuna zai zama mallakar shi. Wannan magana kuma ita ce daidai da maganar Imam Abu Hanifa. A cikin mazhabi daya Malikiya kenan an samu maganganu biyu, magana ta farko ta daidai da abin da Shafi'i ya ce, ta biyu ta daidai da abin da Imam Abu Hanifa ya faɗi. Amma abin da yake daidai insha Allah shine wadda ta daidai da maganar Imam Abu Hanifa, ma'ana ita ganima ana mallakar ta ne ta hanyar in an raba din. وعلى ذلك تو اكن هكا من وطئ جاريه من المغنم هدى دو wanda yaje ya dauki wata ainihin wato baiwa daga cikin ganima yaje ijma'i da ita to za a yi mishi haddi akan magana ta karshe tunda daga dauka din mutum bai mallaka ko sai an raba to kawai sai je sai ga wata ainihin baiwa wata kyakkyawa mace ko makamantan haka sai je sai dauko ta sai je take ta to za a yi mai haddi akan haka tunda bai mallake ta ba ko mun fahimci wannan wa in saraka minhu akan kuma dai a karkashin wannan magana ta karshe wadda ta daidai da magana Abu Hanifa in yi sata daga cikin dukiyar ganima ko tai'a za a yanke hannun shi tunda bai zama nashi ba tunda ba a mallaka din a karkashin wannan magana sai in an raba tunda ba a raba ba ya diba to ya zama sata khilafan ibn al-majishun fiha yace amma wannan magana ta saba wa ainihin ibn al-majishun game da ita ainihin wato jariya din can ko kuma game da dukiyar ganima din ma'ana shi ibn al-majishun Abdul Malik sai yace idan mutum ya ainihin wato dauki yarinya ko kuma ya ainihin diba daga cikin dukiyar ganima ba za a yi mai haddi ba in yayi jima'i da yarinya kuma ba za a ainihin yanke hannun shi ba in ya ainihin saci wannan dukiya shine yace khilafan ibn al-majishun fiha wannan magana ya saba wa ainihin magana da ibn al-majishun yayi game da abin da aka diba a ganima din ma'ana ibn al-majishun shine da ra'ayin farko wanda ya daidai da na Shafi'i kenan cewa ka iya dauka ainihin ka iya mallaka ta hanyar dauka ba tare da an raba ba haka dama ilimi yake wannan yace kaza wannan yace kaza وقال سهنون سهنون يكي إن سرق ما يزيد على حصته ثلاثة دراهم قطئة إذن يأو تدوت يد درجة تاتي درهمي أكو تضاء ينكي ميهنو وإلا أنكو يأو تدوت يد درجة تبتكي درهمي أكو با فلا باء ينكي هننشي درهمي أكو ينزياكي كما تريد يودا وانا أبو تو إن يأو تأبن ديكي وانا أدد كما تريد يودا سبعين in yati ya dauka ma abin da ya kai 300 makamancin haka misali to a karkashin wannan magana ta sahanun za a yanke hannun shi amma in ya dauki abin da ya daidai da dirhami 3 ne kamar 270 zuwa kasa ba za a ainihin hukunta shi ba sai dai ba za a yanke hannun shi ba sai dai a hukunta shi a ladabtar da shi kawai wa fil mukhtasar a cikin littafin mukhtasar na Sheikh Khalil fi addil muharramat da Sheikh Khalil yazo yana kididdige abubuwan da suke haramun ne a yi su a wurin jihadi sai yace wal gululu da kuma sace dukiyar ganima wa ujiba in zahara alaihi idan aka gano mutum yayi sata daga cikin dukiyar ganima za a ladabtar da shi qala al kharshi ash-shaykh muhammad al kharshi wanda ya sharhi mukhtasar sai ya fadi fi hadha al mahall da yazo sharhin wannan wuri yace wa arrafahu ibn arafa ya fassara wannan magana bi qawlihi da cewa akhadha ma lam yadih al intifa'u bihi min al ghanima idan mutum ya dauki abin da bai halatta ya amfani da shi ba daga ganima qabla hawziha kafin araba wannan ainihin abu to shine za a ladabtar da shi shine fassarar waccan magana da yace ujiba in zahara din nan ma'ana kafin araba sai ya dau abin da bai halatta ya amfani da shi ba to za a ladabtar da shi wa qala ibn al qasim yau al majran imam malik ne suke tabaje kolin su kenan a wannan babu kaga an bugo wadancan an bugo sai ga sai Abdurrahman ibn al-Qasim al-Misri al-Faqih Abdurrahman yace yu'addabu al-ghal wanda ya sata dukiyar ganima za a ladabtar da shi fa in jaa yace amma in yazo ta'iban yazo ya tuba saqata anhu at-ta'zir to horon da za a yi mai ya fadi li'annahu domin shi horo yasqutu bit-tauba yana faduwa in mutum ya tuba idan yayi sauri yazo ya tuba kafin araba wannan dukiya an gane ya kawo dukiyar ya dawo da ita tun kafin araba to shikenan sai ainihin wato a kyale shi saboda horon ya fadi akan shi tun da yazo ya tuba haka Imam Abdurrahman ibn al-Qasim ya fadi kenan daya daga cikin manyan almajiran Imam Malik sai shehu yace wa alam ka sani da cewa duk sa'an da muka ce sai shehu yace ma'ana muna dauko maganar da shehu yace ainihin Ibn Jubayr ya fadi a cikin wannan littafi Qawaminul Fiqhiyya sai yace wa alam ka sani da cewa annal ghala shi wanda ya sata dukiyar ganima la yamna'u sahamahu min al-ghanima luzum al-adab lahu lazim ta mishi cewa za a ladabtar da shi saboda ya dibi dukiyar ganima babu izini wannan fa ba zai hana kuma a bashi raban shi daga cikin ganima din ba an gane wannan ma'ana ma'aikacin gwamnati aka kama shi yayi sata ko yayi laifi a office sai a kafa kwamitin bincike. In aka kafa kwamitin bincike aka gano yadda kan abin yake, aka dawo da haƙƙin, sai kuma a ci gaba da bashi albashin shi, kada a zalunce shi ko misƙalar zarrati. Horarwa a horar da shi akan laifin da ya, amma kuma haƙƙin shi a bashi. Addinin da manzon Allah ya zo da shi kenan. Shi yasa in kuna son ƙasa ta samu albarka, yadda ake faɗa da ma'aikatan gwamnati su daina cutar ƙasa, to ƙasa ma ta daina cutar ma'aikatan gwamnati. Ba daidai bane an ɗauke ka akan cewa lokaci kaza zuwa lokaci kaza za ka yi aiki, ka tashi kafin wannan lokaci ko kuma ka zo bayan wannan lokaci, ka aikata haramun. Kuma ba daidai bane lokacin biyan ka kai kuma yayi a hana ka. Duk sa'an da lokacin biyan albashin ka yayi, za a kawo 2,500 a baka, aka ki baka sai bayan wata biyu. Wannan 2,500 da aka baka fa kamar 2,000 aka baka da 500 don darajar ta yi ƙasa kuma. An cuce ka kai ma Allah zai maka sakamako. Dan haka kowa ya fahimci wannan da kyau. Matukar ana son gyara fa jama'a. Ba zai yiwu ana son gyara sai dai kawai a zo a yi ta karatu sur kulle ba, sai an ce kaza ba daidai bane dole hukuma ta gyara, kaza ba daidai bane malamai su gyara, kaza ba daidai bane jahilai su gyara, mata su gyara kaza, wajen tarbiya a gyara kaza. Wallahi tallahi in ba haka ba, babu ayar da Allah zai sa albarka a cikin gwamnati. Za mu zo mu karanta cikin wannan littafi, shehu zai bayyana abubuwan da gwamnati za ta samu albarka ta tabbata, da kuma abubuwan da in ta yi babu inda za ta je Allah zai rugurguza ta. Shi yasa ai ku alheri ne ake gaya muku, a ce ga inda za ku yi mulkin ku ya tabbata, ga abinda za ku yi mulkin ku ya lalace, ai gyara kayanka ba ta zama kwance mu raba. To amma in kanku ya bugu kuka kasa fahimta haka, shikenan sai ku taya malaman bid'a faɗa da addinin Allah, babu inda za ku je sai Allah ya karya ku ya kafa gwamnatin addinin musulunci. An yi haka tun farkon musulunci har zuwa yanzu, kuma Allah ya baiwa musulmi nasara. Shi yasa wallahi tallahi a hirdinka da faɗa da mai wa'azi, wallahi ka shiga uku. Duk yadda za ka yi kada ka ce za ka yi faɗa da mai wa'azi, wallahi sai Allah ya karya ka. Ai mun ga Fir'auna, an taɓa samun jaula irin ta Fir'auna a cikin sarakuna kafirai jabbirai masu faɗa da addinin Allah? A ina Allah ya shaƙe shi? A ruwa ya shaƙe shi ya mutu, ruwa ya shaƙe shi ya mutu, ruwan da yake alfahari da shi cewa na mallaki kaza na mallaki kaza, wannan ruwan Allah ya sa ya shaƙe shi ya mutu. Shi yasa wallahi kai taka tsantsan kana sarauta, wallahi abin da yake akan ka shine ka taimaka wa addinin musulunci ya tafi. Amma har ka bi bayan malaman bid'a da kai da su, sai Allah ya watse ku baki ɗaya, sai an gan ku a rana. Dole ne kawai sarki ya taimaka wa addinin Allah, wajibi ne akan shi, ba wai mustahabi ba. Duk waɗannan sarakuna da muke gani na ƙasar Hausa, wai me ya kafa su ne? Addinin musulunci ya kafa su ko maguzanci? Musulunci ne ya kafa su. Duk kakanninsu baki ɗaya almajiran Shehu Dan Hodiyo ne. Shehu ya zo ya shata musu waɗannan gidaje da masallatai, ya naɗa su ne sarakunan musulunci, su ne alƙalai, su ne limamai, su ne masu wa'azi. Duk baki ɗaya, wallahi tallahi ku dawo da wannan, Allah zai saka albarka a waɗannan gidaje. Amma wallahi tallahi in ba haka ba, Allah zai janye albarka a ciki. Ai kun ga yadda Allah ya muku. Daga baya Turawa suka zo suka kafa gwamnatoci a ƙasashe, gashi sai a samu gwamna ya fi sarkin gari daraja. Ya aka yi barin addinin Allah kuka yi? Wallahi in kuka yi riko da addinin Allah, Allah ba zai taɓa bari a wulaƙanta ku ba. Wallahi ku yi riko da addinin Allah, ku ga yadda Allah zai albarkaci mulkinku. Amma har kuka zauna, ku ne za ku yi faɗa da addini. Kuna ganin dai gashi nan kuna zaune, za a yanke ƙasar ka a ce an rage fawan mulkinka. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz, kai taka tsantsan da al'amarin Allah. Wallahi duk baki ɗaya wanda duk kake tunanin jabberi ne wajen sarauta da waziranci da mulki da kama karya, duk Allah ya bamu labarin sa a cikin Alkur'ani. Kuma duk sai yace fa kullan akhadna bi dhanbihi, kowa mun kama shi da irin zunuban shi, wani an shake shi a ruwa, wani an yi kaza, wani an yi kaza, duk baki ɗaya Allah ya gama halaka su. Sai yace wa ma kana Allahu liyuzlimahum, Allah bai zalunce su ba, walakin kanu anfusahum yuzlimuna, su suka cuci kansu. Allah ba azzalimi bane, wallahi kai taka tsantsan. Amma har kace za ka yi faɗa da addinin musulunci, Allah zai gabayar ka. Kai a daina karatu, kai karatu ya kafa ka, kuma kai kace a daina karatu. Kai in ba karatu mulkinka ba zai zauna ba. Waɗannan karatutukan da ake ana nuna mutane addinin musulunci shi yake ladabtar da su, suke biyayya ga hukuma ɗin. In aka bar mutane karazi ba, 'yan ta'adda za su zama, kai ba za ka iya naɗi ba. Wallahi wallahi sai ka yaga rauninka ka jefar da shi. Ana nuna mutane addinin ma, ka kalli yadda suke mana. Balle a ce an saki mutane baki ɗaya, duk abin da kuke so ku yi. Ko da ba ku ga yadda ake rayuwa ba ne a ƙasar, baki ɗaya kowa yana da ƴancin ya saɓa wa addinin Allah, saboda an daina yin wa'azi. Sai a yi baƙo ya sauka, sai a ɗau mata a bashi mata aure ya kwana da ita, ko ba haka a ƙasar nan ba? To duk ba albarka karatu da wa'azi da aka zo ne, ba shi ne aka samu gyara akan wannan ba? Mun gane wannan ko? To karatu dai dole sai an karantar da musulmi addininsu. kuma da'awa dole sai an yada ta a ko ina, dole sai an nuna mutane daidai, an nuna musu ba daidai ba, sarakuna sai an nuna musu daidai, sai an nuna musu ba daidai ba, kuma wajibi an nuna musu daidai su, in ba haka ba wallahi Allah zai janye albarka cikin mulkin su. Ka iya mutuwa Allah ya nada wani sai a janye sarautar daga gidanka baki daya, dan wani ya hau. Ai dai an yi aikata an gani a kasar nan, me babu misalin shi? Ai babu abin da babu misalin shi ko? Tunda fadar da ake ji da ita a kasar nan fiye da kowace, an dauki wanda yake ba dan wannan sarkin da ya mutu ba an nada. Me aka yi? Kuma lafiya duk wanda ya jaya ya tafi lahira. To shi yasa kai taka tsantsan kamara wa addinin Allah baya. Kamata yayi a ce duk baki ɗaya inda sarki yake shi zai rinka tara mutanen garin shi ne musu wa'azi. In ba haka ba kuma ya shiga garuruwa ya je kwaso malamai, ku zo ku karanta min da mutane na. To duk ranar da aka ce ga wani yazo zai taba mutuncin sarkin nan, to ran nan zaka ga aiki da cikawa. Amma sarki bai koya ma mutane addini ba, bai sa an koya musu addini ba. Dan wani yazo ya taba mutuncin sarki sai ce ho ina ruwan mu da shi. Wani ma fa bai san sarkin garin su ba. Wani bai taba ganin sarkin garin su ba tun da yake. To ya aka yi? Dole sai an samu gyara a waɗannan abubuwan, kuma wallahi tallahi dole ku ku rungumi malaman da ke gaya muku gaskiya, in ba haka ba har abada wallahi tallahi malaman da zai zo su zo su yi muku addu'a. Allah ya yaukaka mulkinka, Allah ya yaukaka mulkinka, a bincika a ga abin da ke ciki. Miya ta kume a ce Allah ya yaukaka ta? A bincika a ga abin da ke ciki ba daidai ba, a janye sannan a ce Allah ya sa albarka a mulkinku, sannan Allah zai sa albarka. To shine sai shehu yake cewa wa'alam anna al-ghala la yamna'u sahamahu min al-ghanima luzum al-adab lahu, yace ka sani da cewa wanda ya sata dukiyar ganima, kasancewa wannan sata da ita dukiyar ganima da kuma ladabtar da shi da za a yi, wannan ba zai sa a hana shi raban shi daga cikin ganima ba. Idza zahara alayhi, in aka gano shi, qabla an yaji ata iban, kafin ya zo ainihin ya tuba. Wa hadha kulluhu idha kana qabla hawz al-maghnami, yace wadannan hukunce baki daya da ake bayani, ana magana ne fa akan in yazo ya tuba ya dawo da abinda aka dauka, abinda ya dauka kafin a raba wannan ganima. Amma ba'dahu, amma in bayan sai da aka riga aka raba wannan ganima, fa innahu yuhaddu, idan dukiyar da ya sata ta kai haddi na a yanke mai hannu sai a yanke mishi hannu din. To abinda shehu ya ci ko ya suro kenan daga cikin ainihin waɗancan littafai waɗanda ya bayyana a sama. Sai ya ce wa kala Shibrikhiti, al-Imam Shibrikhiti al-Malik yayi sharhin mukhtasar shi ma. Shehu yana yawan dauko magana daga gare shi. Inda qaulil musannif, da Shibrikhiti ya zo magana da mai mukhtasar ya ce wa uddiba in zahara alayhi, za a ladabtar da wanda ya sata dukiyar ganima in aka gano shi. Sai shi malam Shibrikhiti ya ce la in ja'a ta'iban, amma ba za a ladabtar da shi ba in yazo ya tuba. Khilafan li Sahnun, wannan magana ta saba wa ta Sahnun. Sahnun ya ce ko da ya zo ya tuba sai an ladabtar da shi. Walau ba'da al-qismi, ya ce ko da bayan ainihin an riga an raba, wa tafarruqil jayshi, kuma ko da bayan ainihin wato waɗannan sojoji sun watse duk kowa ya kama gaban shi, wa ta'azzurir raddi, kuma ya zama abu mai wahala gare shi ya san yadda zai mayar din. To matukar ainihin wato aka gano shi, to sai an ladabtar da shi. Ma'ana Sahnun ya tsananta a cikin wannan magana, duk sharuɗa guda hudu da aka kawo, cewa ya tuba, al'amarin ya faru ainihin wato bayan an raba, ko kuma bayan watsewar sojoji, ko kuma ya zama mayar da wannan dukiya ya zama abu mai wahala gare shi har aka gano shi, ya ce to duk ma dai halin da aka yi sai an ladabtar da shi. Wa huwa zahiru ma hakahu an ibn Habib fi nawadir, yace wannan maganar ita ce zahirin abin da shi Shibrikhiti ya samo ta daga Ibn Habib min al-Malikiyya. Shi ma yace duk halin da ya shiga shi wannan wanda ya saci dukiyar ganima, ko da ya zo ya tuba daga baya, ko bayan an raba ganimar sojoji sun watse, ko da ya kasa gane yadda zai ya mayar ne cikin dabara, yace sai an ainihin ladabtar da shi. Da Ibn Habib da Sahnun haka suka faɗi, sai yace haka Ibn Habib ya faɗi fi nawadir, haka aka samu a cikin littafin An-Nawadir. Wa yutasaddaqu bihi a anhum, yace wannan dukiya sai a dauke ta ai wa sojojin sadaka da su, ba'da daf'i khumusihi lil imam, bayan an cire 1/5 an bayar da shi ga liman kamar yadda muka yi bayani a ɗazu. Wa qala Abdul Baqi fi hadha al mahal, Abdul Baqi shi ma yayi sharhi na muktasar, kaga shehu ya tara littafai da dama ko, kuma da ya tara ya karanta ya yi rubutu, haka ake shine, da haka ake malanta, ana karantar da mutane addinin musulunci. Ba kawai malami shi kenan kullum da nadi ana cewa ai babban malami ne, ai ilimi, to ilimi a zo a karanta a jama'a mana. Duk kuɗinka in baka baiwa mutanen anguwarku zakka, baka taimakonsu, in an tashi ana magana masu kuɗi suna saka ka ne a ciki, kana sayan sabuwar mota sai ce Allah ya sa ta kife ma. Amma ka ɗibo zakka ka basu, kana taimaka musu wannan ya haihu ka kawo matan shi ta haihu ka kawo rago ka bashi ka kawo masara ka ba mace addu'a zaka ji a nemi ka malam zahiran wa batinan ai wana ai da ma dan arziki ne ai dan arziki ne sai ka ji an tuno wani kakanka can a ce ai ya gaji kakannin shi ne ai ka gani to shine sai kana ba mutane ai shine a cikin hadisi wallahu a'lamu bi sihhatihi yake ce annabi yake cewa ku rinka bayar da ainihin abin nan ku rinka kyauta yake dan kyauta tana cire kiyayya kamar da dan tsoho ka kawo yaffan 50 ka bashi yaya goma aka ce ai yaran nan ai mutumin banza ne sai ci kai ku saurara ku ji ba ma san cin zarafi kaga ta samu lawaya kenan wa qala abdul baqi fi hadha al mahall yace abdul baqi ya fadi a cikin wannan wuri yace wa uddibal ghalu in zahara alayhi yace wanda ya sata dukiyar ganima za a ladabtar da shi in har aka gano shi wala yamna'uhu zalika sahamahu min al-ghanima yace amma wannan ainihin wato ladabtar da shi da za a yi ba zai sa a hana shi kasan shi daga cikin ganima ba illa in jaa ta'iban yace sai dai in yazo a halin tuba ma wala yu'addab to ma ba za a ainihin wato ladabtar da shi ba in gano shi aka yi kawai to za a ladabtar da shi amma in ko ya zama yazo ya tuba ne to ladabtarwa ma ba za a doke shi ba za a ladabtar da shi ba walau ba'dal qismi yace koda bayan an kasafta kowa ya watsi sannan yazo ya dawo da nashi yace ya tuba kaji wannan ra'ayin sabanin wancan bayan an watsar raba kowa ya kama gaban shi sai ya dawo da wannan wata farruqil jaysh sojoji duk sun watse wata azzurur raddi kuma ya zama abu ne mai wahala a lokacin ya ainihin wato mayar da wannan dukiya sai ya ainihin tuba to aka ce a wannan lokacin ma ba za a ladabtar da shi ba haka shi kuma wannan malami Abdul Baqi ya fadi kaji shurahi na muktasar wannan yace kaza wannan yace kaza duk baki daya ana kokarin fassara menene mai muktasar yace shi yasa matsaloli ne malaman fiqh wannan yace kaza wannan yace kaza ba a fada akai shi yasa za ka ga tun mai iziya mai muktasar sai ce ai dan sabanin mazhaba bai sa ka ce ba za ka bi wannan sallah ba sai wannan ya bi wannan sallah wannan dan wannan yayi abin da kai kana ganin ba haka bane a sallah sai ka bi shi tunda sallar shi bata bace ba sayyidina Usman ya miƙe yana cewa sallah za a cika raka'a hudu za a yi tunda an je aikin makka Abdullahi bin Mas'ud ya tsaya ana tarjima da shi sai kuma da aka tashi sallah sayyidina Usman ya wuce kuma sai Abdullahi bin Mas'udin sai ya bi shi sai aka ce dan me kuma ka ce ba ke kuma ka bi yace eh ai khilafu sharrun kulluhu ai sabani sharri ne duk matsala in bata shafi dayan abu biyu dangane da sallah ba musamman kada ka ce ba zaka bi dan uwanka musulmi ba matukar ba kafirta yayi ya fita daga cikin da'ira addinin musulunci ba kuma abin ya zama zahiri ba wai da ta'awili ka kafirta shi ba zunzurutun kafirci ne ya bayyana daga gare shi ko kuma tabbas yayi wani abu wanda ya hukunta sallar shi ta baci shine kawai waɗannan abubuwa zai sa amma ba haka ba ko menene ka rinka daurewa ka rinka daurewa kana shanyewa kai ma hakuri ake da kai kai ma an aka ce za a naƙada ka kai ma ba za a ji ka ba to shine sai yake cewa wayutasaddaqu bihi anhum sai ai wa waɗannan sojoji sadaka da ainihin wannan abu wanda aka dawo da shi daga baya ba'da daf'i khumsihi lil imami bayan an bayar da ɗaya bisa biyar ga ainihin liman kamar yadda muka yi bayani wa amma akhdhul mar'i ma yastahiquhu min al-ghanima amma dangane da mutun ya dibi abin da bai cancance shi ba daga cikin ganima idza kanat la tuqsamu qismatun shar'iyya in ya zama ita wannan ganima ba a kasa ta kaso yadda ya dace da shari'a faqad qala shibrikhiti wa abdul baqi yace wadannan malamai guda biyu shibrikhiti da abdul baqi suka ce laysa min al-ghululi bai daga cikin satar dukiyar ganima man yujahidu ma awalin ja'irin wanda yake jihadi tare da shugaba azzalimi la yaqsimu al-ghanimata al-qismata shar'iyya wanda bai kasa ganima kasan da ya dace wa akhadha ma yastahiquhu minha faqat yadi ba daga cikin abin da ya cancance shi kadai to wannan bai daga cikin ainihin satar ganima ma'ana komandan yakin mu misali ya zama azzalimi ne in mun je mun dawo ko ya taushe ko kuma ya hana yadda ya kamata to kai sai ka sa hannu da kanka ka diba yadda ka san shine ya cancanci wannan abin da ya kamata inda an kasa na adalci to aka ce wannan an kama ka ba za a kwace ba ba za a ladabtar da kai ba sai a bar maka shi wannan ka cancanci ka dauka an kai haka mun gane wannan ko fa inna zalika sa'igun yace yin haka ya halatta li'annahu bi masabati man akhadha ayna shay'ihi domin wannan yayi daidai da wanda ya dauki hakikanin abin da yake nashi ne dama haƙƙin shi ne kuma sai ya dauka to wannan yayi daidai kala hu zurqani yace zurqani ya faɗi wannan zurqani shi ma yayi sharhin mukhtasar bayan kuma yayi sharhin ainihin muwatta imam malik wa naqalahu al-burzuli yace burzuli ya ciro wannan magana daga ainihin shi zurqani da sauran malamai intaha. Wannan fasli ya kare insha Allah ta'ala, sai kuma zamu zo maku na sama sannan sai a ci gaba insha Allah, don yayi daidai da karewar lokacin mu. Allah ya shiryar da mu waɗannan abubuwan kamar yadda muke faɗi kullum. Ana ta karanta su lokacin da Allah ya kai mu lokacin da za a aikata su. Dama an karantar da kai a shirye sai aiki ya rage kawai. Allah ya shiryar da mu. Sallallahu alaihi wasallam. Akwai karatu gobe a kasuwar Muciya mana na taysir, ba gobe juma'a ba? Gobe juma'a akwai karatun taysir aqida gobe tsakanin magriba da isha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.